الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا أصبر شاد يا جوات ربيع الثاني شكر ربو تدريه له داربين دلها ما إن هجر من ذن الله صلى الله عليه وسلم لذا مكة زوا مدينة wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu shekarar 2019. A wannan safiya ta wannan rana mun taru ne don ya zama mun yi muraja'a waɗansu abubuwa waɗanda yake masu mahimmanci da suke sun shafi zamantakewarmu, ta yadda za mu gyara ya zama mun gyara addininmu, mun gyara zamantakewarmu, mun gyara ta yadda zai zama mun ɗora ta akan turba da ya dace. Mun sani cewa akwai abubuwa da yawa da suke fuskantar mu, suke abin nan, suke kawo mana tarnaki, sababun zamantakewa ne ko addinance ko kuma a misali tattalin arziki. To amma babu abin da yake za ka tattauna shi fiye da abin da yake zai gyara maka wato waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Don haka zaman da muka yi a nan, so muke mu gyara farko addininmu, sannan zamantakewar tamu ita ma ta gyaru, sannan kuma shi kansa tattalin arzikin ya zama ya haɓaka ya yi kyau. Akwai ɓangarori da yawa da ake tattaɓowa wanda ake taɓowa saboda a yi bayani a kansu ya zama kuma an gyara su, wanda yake ɓangaren da yake ya shafi rayuwar 'yan uwanmu mata yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa da aka sa a gaba. Mun sani cewa an yi lakcoci da yawa da dama a cikin wannan masallacin, wanda kuma aka tattauna al'amura wanda yake sun shafi 'yan uwanmu da iyayenmu mata, wanda kuma a ciki aka haska yadda za mu ga cewa gaba ɗaya duniya ma ta fuskantar da wato abubuwan al'amuranta gaba ɗaya zuwa waɗannan. Koyaushe za su yi magana, za ka ji ana magana a kan mata da ƙananan yara. Me isa? Saboda mace ita ce take tarbiyyantar da al'umma. Duk wanda yake ya taso ne a hannun mace. Daga nan har ya zo ya girma ya zama ya mallaki hankalinsa. Saboda haka tarbiyyar tasa tana tasowa ne tun daga nan. Ana fuskantar da shi saboda mace koyaushe ita ce take tare da yaro. Don haka duk wanda za ka ga cewa ya taso ya zama wani abu, to ka tabbatar cewa kamar yadda suke cewa, ka tabbatar cewa lallai ba shi ne ya yi wannan abun ba, a'a akwai wadda ta tarbiyyantar da shi ita ce ta yi wannan abun. Sai dai ba za a ganta ba ita wannan, sai dai a gan shi. Za a ce wannan ya yi fice ya zama kaza, wannan ya zama hamshakin kaza, wannan ya yi abu kaza, wannan ya ci nasara a rayuwarsa. A riƙa nuna shi a matsayin cewa shi ne wannan nasarar. Amma kuma a hakikanin al'amari wannan wadda ta tarbiyyantar da shi ɗin ita ce ta yi wannan nasara ɗin. To kasancewar wato al'amarin nan yana da girma sosai, al'amarin da yake ya shafi ɓangaren mata da ƙananan yara, sai ya zama wannan masallacin mai albarka shi ma ya ba da mahimmanci a kan wato yin irin wannan zama, don ya zamo an wayar da juna, wato hankali an wayar da juna akan abubuwan da yake sun shafi wannan ɓangarorin su ma. Shi yasa sai ya zamo aka zaɓi wannan maudu'i wanda yake mai matuƙar mahimmanci. Aka ba shi taken shin mata suna taka rawa wurin taɓarɓarewar tarbiyya, ma'ana kamar ana so a haskawa su 'yan uwanmu mata cewa idan ba suna tunanin cewa su ba su da wata rawa da suke takawa wajen wannan, to yanzu za a nuna musu cewa a'a akwai abubuwa da yawa da su ne ya kamata a ce sun yi karatun tanisu, sun yi muraji'arsu don ya zamo sun gyara ta yadda zai zama wato al'umma ta taso cikin nasara, ta taso cikin haɓaka wanda yake wato cikin kuma tarbiyya ta addini. Wanda kuma insha Allahu ta'ala a wannan zaman da muke za a tattauna akan wannan maudu'in. Kuma malamin da muka gayyato don ya zamo ya tattauna mana ko kuma ya ba mu bayani gamsassu akan waɗannan al'amuran wanda yake ba koyayye bane. Mala Abubakar Abdul Salam wato a masallacin nan ma zai shira cewa ya san da shi saboda ya zazzo ya ba ya gabatar da lakciya yayi abun har da naduwa ma da aka taba yi wanda yake ni ne na idara wanda zan iya tunowa wanda suka zo suka gabatar. Dan haka ba koyayye bane a wannan masallacin a wannan unguwar, kamar yadda kuma ba koyayye bane ga duk wanda yake bibiyar karatuttuka. Matukar dai karatu ne na abin nan na addini da ake gabatarwa, sawa'un a talabijin ne ko a rediyo ne ko kuma gabatar da shirye-shirye shi ma a rediyo da sauransu. Kamar yadda kuma wato ba koyayye bane wajen gabatar da wato karatuttuka a majalisai daban-daban da dama wanda ake. Mala Abubakar Abdul Salam shi ne ya bakunci wannan masallacin a yau din ma dan ya zamo ya gabatar mana da wannan a wannan maudu'i wanda yake zai faɗa mana shin akwai wato rawa da mata suke takawa wajen lalacewa tarbiyya ko gurɓacewa tarbiyya. Idan ya zamo da akwai waɗannan, to me ya kamace mu da muka halarci wannan wurin shi ne ya zamo mun gyara. Kada ya zamo misali ana cewa kamar wato liƙawa mata laifi ake so a yi, ba haka ba ne. A'a, koyaushe duk wanda yake zai faɗa maka cewa ga inda kake yin kuskure, to wannan shi ne masoyinka. Duk wanda zai rika nuna maka cewa ga kuskuren ka to ka tabbatar cewa wannan shi ne masoyinka. Shi yasa akwai waɗanda yake magabata na ƙwarai, za ka ji suna cewa rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi, Allah maɗaukin sarki ya ji kan mutumin da zai bani kyautar aibubbukana. Dan duk wanda zai faɗa maka aibinka so yake ka gyara, saboda kai a matsayinka na mutum baka isa ka iya hangen aibinka ba, wani ne zai iya hango maka. To in ya hango maka ya faɗa maka, daga nan abin da ya kamace ka shine nasiha ta yi maka sai ka gyara. Kuma na san cewa waɗannan abubuwan da za a faɗa ɗin a matsayin nasiha ne, mu ƙara hange, mu ƙara dubawa, mu gani, daga nan shikenan sai mu gyara. Kan cika suku da surutu zan baku da Mala Abubakar Abdul Salam falyatafaddal mashkuran wa ma'juran.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد يانا الشيخ الدكتور أمين إسماعيل ياي بياني الله يسعدك مساء الخير كثنياتك أي تامن لكتر ودا تكد متاشير رود متاشك تاكاوا وجن ko shin mata suna takarwa wajen lalacewa tarbiyya. To a gurguje ya kamata mu san a cikin matakai takwas da zan tara kai da zan tattauna a kansu. Mataki na farko, ya kamata mu san matsayin uwa amma a tarbiyya. Wataƙila abin da ya sa muka ce uwa saboda ita ce abin ya fi wajaba a kanta, wa illa in ta mutu to duk wacce take rike da ɗa ita ce za ta ɗauki wannan sifar ta uwa. Ko kuma idan aka ɗau yaro aka kai shi wajen wata ta riƙe shi, sawa'un ƴar uwa ce ko maƙwabciya ce, to ita ce take ɗauke da wannan sifar. Kuma wani lokacin uwar tana gidan, amma kuma akwai waɗanda suke su suka fi tasiri fiye da uwar, ko kuma tasirin su daidai yake da na uwar, kamar kishiyar uwa musamman ana zaman lafiya. In ba a zaman lafiya ma kuma takan taka rawa wajen lalacewar tarbiyya da ƴar uwa ya ko kanwa. Wani lokacin ba zai taso ya fi tasirantuwa da yassa ko kanwarsa, ai mata aure ma in yassa ce babba ya bi ta. Misali ni da na taso na tar da yayata a gidanmu, da aka yi mata aure na ce sai na bi ta. Bayan sati ɗaya da aurenta 1984 ƙarshe 1984 sai na bi ta gidanta, sai da na shekara a gidanta tukuna, sannan na sake dawowa gidanmu. To iya ko musamman ya tana taka rawa irin rawar da uwa take taka, sai kaga yaro a gidan ya fi tsoranta ma fiye da uwa. To ya kamata mu san matsayinta to ita uwa ita ce mafi girman dan adam din da aka dora tarbiyyar da auyansa domin kamar yadda zamu ji a gaba tarbiyya tana nufin ciyar da rayuwa gaba ta kowane bangare to bangare na farko shine ma ka samu ka ci gaba da numfashi to abinda zai baka damar ci gaba da numfashin Allah ya danka shi a hannun uwa yanzu da lokacin da uwar ta haifi dan tana haihuwar sa ta zauna akan sa sai ya mutu tun ranar da aka haife shi ma ko in aka haife shi ciki ta bashi mama ya sha sai ya mutu dan haka dai ita wannan uwar in dai da rayuwarta da lafiyarta to ita ce a ce da alhakin farko na ciyar da yaron gaba ya kamata mu fahimci wannan wanda kuma wannan matsayi ne da ba a samun makofinsa sannan ita ce take ci gaba da tarbiyyar yaro Imam al-Imam al-Mawardi a cikin littafin sa Adabud Dunya wad-Din wani malami ne da ya littafi mai kyau akan abin da ya shafi yadda ya kamata mutum ya yi rayuwa mai kyau ba tare da ya samu matsala a duniya ba ko ya zama wata matsala kuma ya koma ya game da Allah lafiya ya sa littafin suna Adabud Dunya wad-Din shi ma littafi ne na tarbiyya yake cewa a cikin harshen Larabci su iyaye mata da Allah ya halicce su sai su sun fi kowa tausayin ɗa saka da za ka ɗauki tausayin da ke zuciyar duk mutanen duniya game da ɗa ka ɗauki na uwar ka sa a sikeli sai su ga na uwar ya fi kuma san su ya fi yawa san da suke wa ɗan ya fi yawa fiye da yadda wasunsu suke son sa ya ce lima bashar na minal wilada saboda irin gogai abinda suka yi gogayya da shi na haihuwa wa alaina min at-tarbiya da kuma irin wahalar da suke sha wajen renan dan fa innahunna araqqu quluban wa alyanu nufusan shi yasa zaka ga wajen mu'amala da da su iyaye sun fi kowa raujin zuciya kuma su suka fi kowa tausasawa wajen mu'amala da yaro watakila uban ne in ka ji irin kawar da zai daka wa dan ko watakila dan abu kadan sai sa wani uban sai ya kosa da dan ita kuma uwar wata ran ma uban yace kar a kara bashi abinci na uwar ta ce to saboda biyayya sai ya fita ce ku dauka ku kai masa a boye ita da dan ma za su hada plan din yadda za a yi misali ya ce an taso za a bada ita ga wani uban yace ba wannan yake so ba ga wanda yake so ita kuma uwar ko ta yi daidai ko dai bata yi daidai ba la'alla ta bi uban amma sai ya fita sai ta ce kin gaba haka za a yi ba da ita da uwar za su hada plan din ya za a yi a ta nasara akan uban ba don kuma saboda wannan soyayya da take cikin zuciyarta mai yawa akan iya samun uwar da ta fi uban zafi amma dai asali ba haka aka fi sabawa da shi ba mun gama da abu na farko saura abu takwas kakubanta abu tara na ce zani abu na biyu to ita wannan tarbiyyar mai ce ce ita wacce in ta lallace za mu duba mu ga akwai rawar da mata suka taka ko kuwa babu to idan ka koma littattafai za ka tarar da surutai da maganganu da masu tarbiyya suka yi akan tarbiyya wani lokacin yana shan bamban da kuma abin da muke gani mu ce akwai tarbiyya ko ba tarbiyya misali yanzu in ka samu ƙwararre wanda ya karanta tarbiyya ka tsaye da shi ka ce yi min bayanin mecece tarbiyya in ya gama maka bayani sai ka ɗauko wannan bayanin ka zo kan mutane sai ka dinga haska su da wannan bayanin ba za ka iya tantance mai tarbiyya da mara tarbiyya ba in dai da wannan bayanin ne kawai to da haka shi yasa sai na ga a fahimtata da yawa bambance-bambancen da ake samu na cewa wannan ya ce tarbiyya tana nufin kaza wannan ya ce tarbiyya tana nufin kaza watakila wani ya kalle ta a aikace ne wani kuma ya kalle ta a ilmanci to duk maganganun da aka yi da ta'arifin tarbiyya da aka samu ɗan boko boko nan sun yi su wani Bostalozi su wani Emmanuel Kant su wani Durkheim ko wane ne da duk zaka ga littattafan tarbiyya ana nakaltowa da kuma irin yadda su al-Imam al-Ghazali da sauran manya-manyan malamai da suka yi rubutu da larabci da yawansu kuma musulmai ne suka bayar zaka ga in aka ce maka a takaice ka faɗi me ake nufi da tarbiyya a ilmance ya ga wani aiki ne na yin tasiri akan wani wani aiki ne da ake so in ka gama aikin ko lokacin da kake aikin a ga ka yi wa wani tasiri da wani abu da kake so ka shigar masa wannan ita ce tarbiyya ka sawa'un koyar da shi ilimi za ka yi koya masa rayuwa za ka yi koya masa sana'a za ka yi ana so dai in ka ba shi tarbiyyar a ga ya tasirantu da abin da kake ba shi wannan shi ne tarbiyya amma in ka ɗauke ta a aikace wanda da shi ne zai zama ma'auni ka gane cewa wasu wani suna da tarbiyya su wani ba su da tarbiyya a tarbiyya ta gyaru ko tarbiyya ta lalace za ga abin da ake nufi da tarbiyya shi ne wato ciyar da ɓangaren ruhi na ɗan adam da kuma ɓangaren halayensa da ɓangaren tunaninsa da ɓangaren lafiyarsa da iliminsa gaba ma'ana a ciyar da su gaba ya zanto an samu bambanci tsakanin zangon rayuwa na farko da zangon rayuwa na biyu bari in ba ku misali a mutumin da zai yi kiwon kaji sai dai ya kama hayar kango kun ga ya yi shirin kiwo ko a kangon nan ya samu wasu wurare ya mai da su keji ya kawo fitilu ya kirawo likitan kaji ya zo ya yi nazarin wajen ya kirawo masu fesa maganin kwari suka fesa kwarin ya kirawo ƙwararru akan harkar kaji suka gaya masa cewa ga irin kajin da zai zuba misali zai siyo kajin da za su dinga yin kwai sai ya je ya siyo su misali ya siyo kajin nan guda 1000 sai ya zuba su an gaya masa irin abincin da zai ba su me ake bukata a ga ya faru domin a ce wannan mutumin ya ci nasara shine idan ka bar wajen sati ɗaya in ka dawo abu na farko dai ka tarar da kajin nan guda 1000 nan duk suna da rai ko ba haka bane kaga an rike musu rayuwarsu kenan abu na biyu kuma in ka tafi ka bar su ɗan mini-mini ka zaka tarar da su ne sun ƙara girma abu na uku kuma ka zo ka tarar da su ba wani abu na kaska ko na ƙuddumus ko na wani abu na ciwo da zai iya sa su iya jin jiki abu na biyar kuma a ga cewa bisa dukkan alamu nan da zuwa lokaci kaza za su iya kwai an gane ko to irin wannan abin ana yi ana ci gaba shine tarbiyya wanda duk aka ga an samu gazawa a ɗaya daga cikin abubuwan nan da na yi bayani to tarbiyya ba ta yi kyau ba to shi ma ɗan adam so ake a kalli ruhinsa in an ce ruhi kuma shine abin da Allah yake mu'amala da shi a tare da ɗan adam inda niyya take a ga niyyarsa kullum mai kyau ce a ga fahimtarsa da saninsa da Allah mai kyau ne a ga mu'amalarsa ta addini mai kyau ce to abin da ake so kenan daga lokacin da aka haifi yaro sanda bai san waye Allah ba bai san komai ba zuwa lokacin da zai girma a ga ya san Allah kuma ya san hadarin sabawa Allah kuma ya san muhimmancin yi wa Allah biyayya ku duba ku gani yanzu ka samu yaro ka tambaye shi waye Allah zaka ga bai san Allah ba ina yawan ba da wani misali wata rana na yi tafiya sai na dan kwambi bana nan to yara na suna kanana a lokacin to bana nan sai zama ana kai su makaranta in za a dawo da su sai wani almajiri ya je ya dauko su to kullum in ya je dauko su sai ya dauko su tun daga cikin makarantar sun fito har waje kafin su samu adeji ta sahu da zai kawo su gida amma in ni ne kofar makarantar zan je in tsaya suna fitowa in sa su a mota mu to akwai yaro karami a lokacin bai kai shekara 3 ba ranar da na dawo zan kai su makaranta suna ta munna sai ya tambaye ni yace abi yau waye zai zo ya dauko mu to na fahimce shi in yana son abu yawanci ba umarni yake ba tambaya yake sai na ce masa ni kuma na san me yake so yake so yake ji na ce ni zan zo dan haka ba sai sun sha wahalar fitowa ba sai na ce Allah ne zai dawo da ku can yayi tunani sai tambaye ni yace Allah yana da mota to kawai sai nace a hatin baka san Allah ba kenan maganar dai ta bani dariya ni da dan uwansa mun yi dariya amma sai nace to ai kai banda abinka hatin ka taba ganin Allah yace a'a nace to wanda baka taba ganin sa ba za ka san yana da sai na gyara masa na gaya masa cewa to ai ga yanda Allah yake ga kuma fahimtar da ake wa Allah tun daga wannan lokacin zuwa yanzu yanzu shekararsa goma an shekara bakwai da yin wannan abin ko an haura shekara bakwai in aka faɗa yana tunawa sai yi dariya to abinda ake so shine a gyara ruhin yaro ya san Allah to duk lokacin da kaga yaro ya girma har ya zama mutum amma bai san Allah ba to tarbiya ba ta yi kyau ba ta ɓangaren ruhi an fahimta ko taɓan a ga kuta abinda ya shafi ibada ma shi kuta-kuta wannan ba tsarinsa ba ne baya jin tsoron saƙo kowane iri ne zai iya zuwa ya faɗa cikin saƙon to wannan tarbiyarsa ba ta yi kyau ba saboda ransa ba a ciyar da shi gaba ba ya zama kamar yaro yaro ka ajiye mai Qur'ani zai tsalle ya hau kansa saboda ai ruhinsa yanzu sabo ne kamar Allah yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an sanda ka fito daga cikin mahaifiyarka ai baka san komai ba amma yanzu ake fara sa ka ka san komai din to wannan sa ka ka san komai din shine tarbiya in ka sani to tarbiya ta yi kyau in ka gaza sani to tarbiya ba ta yi kyau ba kun ga kenan bangare na farko shine a ciyar da bangaren ruhin dan adam gaba abu na biyu a ciyar da ɗabi'unsa gaba asalin mutum dabba ne ta fuskar halitta dan an ce dabba shine an masa rai an masa wa'ensu ƴan tsarabe-tsarabe na ya ci gaba da girma ya mutu in kwanansa ya ƙare ya ci abu in yana jin yunwa ya fitar da abin da yake ba shi da kyau a jikinsa in ya ga abin tsoro gwargwadon tunaninsa da hankalinsa ya gudu ko ba haka ba ne to ai afiya ma haka saniya ma haka raƙumi ma haka kare ma akramakumullah haka ko ba haka ba ne to akwai abin da yake bambanta tsakanin mutum da wa'annan dabbobin to amma asalin da aka haifi dan adam bai san wa'annan abubuwan ba ko da wani Allah yana halittarsa da su kaga yaro ne dan kankani amma ba shi da kazanta kazanta kuma ɗabi'a ce ta dabba inda ita dabba a inda take ma sai ta yi kashi illa kalilan daga cikin wanda suke iya gudun wannan a cikin dabbobin da ba sa kashi a wurin da suke zama misali yaro da zara abu bai masa daidai ba sai ya ta kuka baya tunanin cewa in yi kukan nan zai iya cutar da mutanen da suke kusa da shi kamar yadda ita ma dabba in ta tashi kukanta ina ruwanta da kai jaki duk yadda jaki ya kai ga kiyayewa amma in ya tashi kukansa wata ran dab da asuba ko can tsakar dare zai ringa kuka in ka tashi daga bacci kai ka jiyo amma ko mai hankali ko jiye wani yana kwaci dan rufe bakin ka dan rufe bakin ka saboda yana da wani tunani kar a cutar da wasu ko ba haka bane rufe tsaraici kaga mutum ne yake rufe tsaraici dabba ita ba ma ta san yadda ake rufewa ba ballanta na ta rufe to akwai wa'annan ɗabi'un wa'anda suke mai da kai ka zama mutum kamar kunya kamar jarumta don ba kawai shi ake so ka zama rago ba kamar juriya kamar kau da kai ai akwai dabbar da ba ta da kau da kai kare ko ya san tsokanarsa kake in ka jefa masa tsakuwa sai ya yi haushi in ka nuna masa in ka siyar masa zai siya ya yi maka jaran goma shi ba abin da ya masa zafi sakin fuska saniya in za ka kyautata mata so miliyan so dubu ba ma ta sayar da ake murmushi ba balle ta yi maka ka ji daɗi amma shi ka ɗan adam kawai in yana son ka in ya rinka sai maka murmushi saboda ne yana da wata tarbiyya mai kyau manzo Allah sallama haka yake a Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace tunda nake ban tunda na musulunta ban tada hada ido da manzo Allah sallama sai mun murmushi wafa'i abinda ake nufi da wafa'i shine rashin manta alheri kaga mutun ya mutu amma baka dina tuna shi da alherin sa ba ina ruwan dabba da wannan yo dabba a gaban ta fa a gaban ma a gaban akuya za a dauko ka a yanka rago kinkiya a gaban ta za a yanka rago mijinta kenan ko babanta amma kaga ta ci gaba da harkokinta amma dan adam ce ta alhini ne ta damuwa saboda ya rasa wani jigo na rayuwarsa ko dan uwanka zai tafiya saboda yadda zuciyarka take wani lokacin ma kukan bai zo maka ba amma dan ka sa ya fahimci tabbas akwai kauna tsakaninku sai ka fashe da kuka dan ya gani ya gane ko wani ya zo ya bata maka amma saboda cikar mutuntaka da dan adantaka da ya baka hakuri ya baka hakuri kace wallahi ka ci daraja hakurin da ka ban na kuma tuna kamun kaza to wa'annan abubuwan na gaskiya rukun amana tsafta sanin ya kamata zuciya an gane zuciya shine ya zanto kullun kai baka yadda ka zama a baya ba kana da zuciyar kai ma koda ka takurawa kanka ne akan kai abinda zaka yi daidai da kowa ko ma ka fi kowa na alheri to irin wa'annan abubuwan ya zanto yaro an ciyar da su gaba in yana da su ai kokari a kiyaye su a ƙara masa in ba shi da su kuma ai kokari a samar masa wannan ita ce tarbiya sannan tunani duka yaro da ka sani yana da ƙarancin tunani shi yasa shari'a ta hana a bawa yaro dukiyarsa a hannun mahaifinsa ya mutu sai ya girma kar a bashi saboda shi yanzu zaka zo ka sami yaro ƙarami in ka ce masa to kai zo nan mahaifinka ya rasu ya ban maka naira miliyan goma amma ga ta duk abinda kake buƙata za a yi maka watakila in ya dan fara girma ya kai shekara 5-10 in ya ganka kawai ka burge shi ya ce kana son kuɗi ya ce a ba wannan miliyan 5 saboda ai tunanin ba daidai ba ne yaro zai zo ya ganka ka burge shi ya ce maka ka zo in baka motar babanmu guda ɗaya shi kuma baban nan motarsa 2 ko 3 ko motarsa 1 ma amma yaro sai ya kyauta da mota saboda hankalinsa ba daidai yake ba to ana so daga wannan yanayin ba daidai din ba hankalinsa ya cika akwai ɗabi'un da suke samun hankali na matsala wa'insu na azal ne ƙaddara wasu kuma na sakaci ne akan tarbiyya misali bolo shine yaron da hankalinsa baya bashi saƙon cewa ya kai girma da ikon da zai iya yin kaza shi yasa sai kaga yaro ya shekara 10 amma 'yan shekara 4-3 suna sa shi kuka ya manta cewa channel ɗin ƙwaƙwalwarsa ba a masa training ba an gwada masa cewa an ka kai wannan marhala fa irin wa'annan yaran in ma su ma barazana ba iya maka komai za su yi ba to wani lokacin wasu iyayen sukan kasa tarbiyyantar da tunanin yaransu sai ga yaro ya zama dolo ko kuma yaro ya zama sakarai ko ya zama shashasha ko ya zama sauna ko ya zama sususu ko ya zama gaɓotari ko ya zama saɓa likita ko ya zama butacen ko ya zama haka haka duk dai da irin wa'annan sunayen to abin da ake so shine abu da hanyar da za a bi wajen saita tunanin yaro ya zama yana tunani mai kyau ya zama cikakken mai hankali malaman tarbiyyar suna kasa rayuwa zuwa gida 4 kafin dan adam ya daidaita sun ce ana haifar yaro zai dinga rayuwa irin ta biri biri yana da karambani to yaro a farkon initial stage ɗinsa farko-farkon rayuwarsa za a ganshi yana da karambani biri yana da kasada yanzu nan biri zai gare shi ɗan mitsinki amma zuciyarsa sai tsaya masa ya kama ya ga reshen zai iya rike shi yana kama reshen zai karye ya suntuma ya faɗo amma gobe ma zai sake jarrabawa to shi ma yaro haka in yana ɗan ƙarami da ya fara tatata sai ya ɗan ga rami sai ya gwada wai ƙafarsa za ta shiga ƙarshe ya faɗa ramin ya yi kuka in an jima kuma ya sake cewa zai jarraba biri yana da ƙazanta yaro a irin wannan yanayin yana da ƙazanta bahaushe yana cewa tsaftar biri an dai san ƙarashen to in ya gama marhala ya gama wannan zangon na rayuwa shigen ta biri to zai koma rayuwa shigen ta ɓera babban abin da yake cikin rayuwar ɓera shine ɓarna ba fata ba banna, yawanci mutane ne suke fassara ta da fata. Zaka ga tsira ya zo ya dauki abu daga waje ya canja masa waje, ba wai ya je ne amfani da shi ba, kawai dai ya canja masa waje, zai zo kawai ya samu wani abu mai amfani ya dinga gaigayar sa kawai ya lalata shi, zai ga wani abu ya dauke shi ya mai da shi ramin sa. To shi ba yaro haka, ɗaiɗai ne yaran da suka girma ba su yi irin wannan ɓannan ba. Haka kawai yaro zai zo ya samu madara ya buɗe ta, ya samu nestle ya cakuɗa da madarar da omo gaba ɗaya, in ka tambaye shi me yasa ya yi ba bai san me yasa ya yi haka ba. To zango na uku shine rayuwar da take kama da ta jaki, shi kuma jaki ya sifanto da juriya. Sannan da wani abin da za ku sha mamaki, jaki yana da ƙwaƙwalwa. Kan ka samu dabbar da take da ƙwaƙwalwa irin jaki za ka daɗe. Saboda jaki in ka yi tafiya da shi ka bi hanya da shi so ɗaya, to ya gama gane ta har abada, sai dai in ba so kake ya kai ka ba. Jaki baya makuwa ko a cikin daji, akwai wanda zai saba bin hanya ya yi makuwa ya rasa gabas ya rasa kudu ya rasa yamma da ya saki jakinsa. Wataƙila shi yana jin cewa wannan ce hanyar, jakin ya nace ya kafe a kan ya ƙihun wannan hanyar, sai ala tilas ƙarshe sai an kai sai gaba ita bace ba, sai jakin ne zai sake dada shi ya ɗauki wata hanya. Shi yasa Hausawa suka ce ba a siyan jakin kuturu, in an so a cuci mutum sai a siyan mai da jakin kuturu. Saboda jakin kuturu duk inda ya ga jama'a sai ya tsaya, saboda shi kuturu ya saba bara yake da ya ɗan tafi ɗan kaɗan, in dai so ɗaya so biyu da jakin, to jakin ya gane duk inda ya ga taron jama'a zai tsaya. To kuma an kafe jakin kuturu duk inda ya ga jama'a sai ya tsaya, sai dai ka nuna masa cewa ya isa tsayawar haka, to zai ta tsaye da kai. To don haka marhala ta jaki. Sannan jaki kamar yadda na faɗa yana da juriya, a irin wannan stage ɗin a nan ne za ka ga yaro ya koyi keke, ya koyi mota, ya iya in wani abu ya faru a gidan ya hau kan a kawo ɗani ya gyara muku wuta a sama, zai je tada generator, zai kai mutanen gidan unguwa, in mace ce ita za a haɗa wanke-wanken gidan, ta yi girki, ta wanke, yi wa 'ya'ya. Ita kanta uwar sai ta ji a ranta cewa wannan aikin kamar yayi wa 'yan nan yawa, amma kuma ita bai mata yawa ba. Wataƙila ma da kanta za ga ta tara ayyukan sai lokaci ɗaya kuma duk ta zo ta yi su, kuma ba gajiya ba komai. Yawanci mutum yaro a wannan lokacin bai san ciwon jikinsa ba. To daga nan kuma sai koma tasirin na kare. Shi kuma kare akwai yawo da son yawo, sai dai in dare bai ba. Za ka iya ganin kare ya jifta a nan wannan unguwar, ya ake ce wannan unguwar unguwa uku ko? To wataƙila wannan karen tun daga ɗan zabuwa ya taho ta can gaba da buci ya biyo wata karya a nan. Sannan kare da kare yana da karnukanci, shine in namiji ne yana da san matan kare, in mace ce tana da san namijin kare. An ce kare in ya san sana hancinsa yana jin ƙanshin ina karya take. Kuma sannan ita karya ba sai kare ya zo ba, in dai ta san inda yake to za ta je wurinsa. To wannan shine ya fi kowanne haɗari, domin a nan ne yawanci lalacewa take tabbata, a nan ne ake kaiwa shekaru na balaga. To daga nan kuma mutum yana barin wannan shekarun kuma sai ya daidaita a matsayin ɗan adam. To dole sai an sha wahala ƙwarai da gaske wajen ganin cewa ko da ya yi kama da rayuwar biri, to amma dai yana nan a mutum. Kuma kar a bar shi ya shiga stage na biyu, kuma a bari ya taho da wannan tarbiyyar tasa ta stage na farko, a ji da matsalar nan ya zama an yi maganin waccan an gama da ita. Amma akwai yaran da sai ka ga har ya kai marhala ta jaki amma bai daina irin aikin biri ba. Wani ya zama mutum amma bai daina aikin karnuka ba. Shi ya ga an ce wannan tsoho ne amma budurwar zuciya ce da shi. To tarbiyya shi ne a gyara tunanin ɗan adam da lafiyarsa da ayyukansa ya zanto a da ga yanda suke, amma yanzu gwargwadon cigaban da ya samu na halittarsa ya ƙara girma, gwargwadon yadda kuma waɗannan abubuwan su ma suka fi da kyau. To ana cewa tarbiyya ta lalace idan aka zo aka ga mutum ya kai wani geji na girman shekaru da girman jiki, amma kuma an samu tsaiko waɗannan abubuwan ba su girma ba. A ilimin tarbiyya da psychology akwai wani abu da ake kira al'i'aqa dhihniya, al'i'aqatu dhihniya, yana da ajujuwa. Shine yanzu shekarun dan adam na haihuwa sun girmi shekarun sa na hankali. Misali kaga yaro ya kai shekara 3 4 amma bai iya tafiya ba, to zaka ga kaman akwai wani abu daga kwakwalwarsa. Ko asibiti ake kai shi, in ka kula za ga asibitin likitan kwakwalwa ake kai shi, ko kuma ya kai shekara 2 3 4 bai daina dalalar da yau ba, ko kuma bai iya magana ba, kuma ba kurma bane, to wannan wanda yake lalacewa kenan. Amma aka ga mutum ka ganshi gansa neman kato dan shekara 40, amma sai ka ji yake wallahi mutum ya taba ni sai in cire riga ta mu da ku, wannan irin magana dan shekara 16-17. Amma kuma sai ka ga hakan ne, sai ka ga ana samun ta a cikin masu kuɗi attajiri, ka ga attajiri amma yayi wani abu irin wanda attajirai ba su yi na kunya, kai har a cikin malama an ba sa'a ba. Kaga malami a tsakiyar titi yayi parking da mota, ya fito ya tattara rigarsa ya dunkula hannunsa, to ina ilimin kuma yake? Ina ilimin yake? Ko kuma kaga mutumin da bai kamata ya asar ba amma ya saka asar a wurin da kai kanka sai ka sun kuyar da kai, to wannan in ka bibiya za ka ga an dan samu gocewar tarbiya ta fuskar gyara kwakwalwarsa. Wannan shi ma ana sa shi a cikin wanda suke da larabci ake ce musu mu'aqun dhihniyan, yana da dan matsalar kwakwalwa, ba mahaukaci bane ba, amma dai hankalinsa ya makara, shekarun hankalinsa sun makara, ba su kai shekarun haihuwarsa ba. Yana da cewa in mutum shekararsa 50 to a ga duk wani abu na kuruciya ya daina. Wa ibn 50 marfa anhu sibahu sayarahu ka annahu ahlamu, ya kamata duk wanda ya kai shekara 60 a ga yanzu ya fara shirin mutuwa, ko Allah zai ba shi dama ya shekara 120. Amma wabin 60 asha ma kad kafa, in za ka ganshi in dan kasuwa ne, to ko da yi kuɗi a wannan lokacin ba, fahimtarsa da kuɗi ta canja, ba irin yadda matasa suke wa kuɗi fahimta ba ne, zai iya gane cewa to tunda Allah ya busa masa numfashi har izuwa wannan lokacin, to dan abin da yake samu zai iya rike rayuwarsa, kuma zai iya zama a haka ya rayu. Za ka ga ana yin abubuwan da ana yin su ana jin daɗi, shi ma ɗin ƙila in yi zai ji daɗi, amma kawai sai ka ga ya ƙi. Ku ga da ku gani mana, za ka ga zo gida ka ga duk yara sun haɗu ana kallon wani fim, amma ga wata dattijiya a shekara 60 tana fahimta, tana komai, inda Hausa ne da Hausa tana ji, inda Turanci ne ƙila tana ji, amma ba za ta kalla ba, saboda ita wannan ba shi ne a gabanta ba. Duk za a tafi gaba ɗaya, za a tafi biki ta ce ku tafi ku bar min na kula da gidan ko na kula da kaza, sai kaman sun cire komai a ransu, yanzu kuma Allah suka fuskanta. Shi yasa manzo Allah yake cewa kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito, wanda duk ya kai shekara 60 to Allah ya gama ba shi hanzari. Kamar yadda Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar, ba maza ya kubara shekarun da in dai za ka yi azantu, to in ka kai wannan shekarun ya kamata a ce ka yi azantu. Wa ja'akumun nadhir, kuma ga ma dan aike nan mai gargadi ya zo muku ita ce furfura, wanda yawanci in ka kai shekara 60 da wuya ka gaba kai furfura ba, sai dai in kana da wata halittar ta dama. Wanda shi yasa Imam al-Bukhari a cikin kitabun Riqaq as-Sayyih al-Bukhari yace, ya kawo babu, yace babun da yake magana akan wanda duk ya kai shekara 60 Allah ya yi masa hanzari a rayuwarsa da taɗin Allah subhanahu wataala, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. To wannan bangare na biyu ya ci mana lokaci da yawa wajen tantance mana haƙiƙanin a aikata in an ce tarbiyya ne ake nufi, wanda a nan ne ake gane ta gyaru ko ta lalace. To mecece manufar tarbiyya, kuma menene abin da ake so ya tabbata in an yi tarbiyya? To na ɗaya dai, kamar yadda muka faɗa, ana so a ciyar da ruhin mutum gaba, kuma a ciyar da tarbiyyarsa, a ciyar da ɗabi'unsa gaba. Kan kamar yadda kalmar da muke so mu yi bayanin ma'anarta. Na biyu, ana so gaba ɗaya tsarinsa, inda yana da tarbiyya, ya sha bamban da tsarin wanda ba shi da tarbiyya.
sannan na uku ana so a ga yayi kama da wanda yake masa tarbiya. Yanzu misali idan yaro ya zo jami'a aka dauke shi a jami'a sai aka ce zai karanta economics tattali, malaman da suke karantar da shi economics inda ya karanta sosai ya kaga hatta tsarin turancin sa da tsarin yadda yake iya samu amsa idan ya buga ya hada tsakanin karara ga shigen na malaman nasa ne. Idan aka yi yaro gaban malami ya koya masa Qur'ani har muryar da yake yi sai kaga irin ta malaminci. Farko da muka fara jin Mahir Ibn Ahmad Al-Ma'iqili da muka fara jin sa yana karatu Qur'ani sai muka ji kaman muryar Muhammad Abdul Karim na Sudan, sai da mu mun riga mun san shi kan musan Mahir iloka sai aka ce mana ai shi ne malamin Mahir din. To ana so in dai aka yi maka tarbiya to a ga wannan tarbiyar da ake maka kai kama da yanayin wanda yake maka tarbiya, wannan shine abin da ake fata, shine al-ma'mul abin da ake expecting aka ba mutum tarbiya. To tun anan za mu fahimci cewa idan uwa ta zama lalatacciya to fa da wuya ƴaƴanta ba lalatacciyar tarbiya za ta ba su ba, saboda masu waka suna cewa idza kana al-ghurabu dalila qaumin sayurshiduhum sabila al-halikina, in aka ce hankaka shine zai nuna shine madugu shi zai nuna mutane hanya, to ka san ko inda zai kai su, zai kai su ne inda hankaka yake zuwa ko ba gaskiya ba. To dan haka tun anan kamar wata rada ce muke so ne wa junan mu ce lalle gurbacewar tarbiyar mata a yau amsar shine ta bada gudunmawa babba wajen gurbacewar tarbiyar yaran da muke tare da su, domin yawanci yanzu ana haifar yaran ne irin ko sama da gurbacewar iyayensu. A manufofin tarbiyya, babbar manufar tarbiyya shine a gina ɗa yadda in ya koma ga Allah zai shiga aljanna. Duk tarbiyyar da aka ba wa ɗa in aka wufuntar da wannan ɓangaren to wallahi an yi asara, a kai shi kowace ƙasa ya yi karatu, a tara masa kowane irin kuɗi, a ba shi kowane irin training, amma a ciki akwai burin in ya mutu ya shiga aljanna. Ita kuma aljanna ba abin da ake shigar ta ba sai an tashi tsaye wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dole sai an tashi tsaye. To wannan shine abu na farko, hadafi na farko na tarbiyya a tabbatar da cewa an ba mutum horon da zai bauta wa Allah. Kuma alhamdulillah yanzu ana samu duk da lallacewar, amma wallahi ana samu. Wata rana naje ina Abuja sai naje ofishin Malam Abdullahi Balalo, sai ga wani wasu baki aka ce ga wasu nan sun zo daga makaranta kaza, sai ce to su shigo, dama sun ce za su shigo. Ina cikin ofis din sai suka shigo, malamin ya gabatar da su ya ce malam waɗannan ɗalibanmu ne, bodin suke kaza da kaza da kaza, makaranta ce a cikin Abuja. Sai ya nuna sai ya ce to kuma waɗannan izin su kaza a Qur'ani, waɗannan izin su kaza. Wallahi kana iya gane alama da take nuna da wuya in ba akwai imani a tattare da wannan ba. To daga cikin yaran mazansu da matansu akwai yaran da ka kalle su ka san akwai nutsuwa ta imani a tare da su, kuma dukkan su kai dai ka san ba wanda zai kai ɗansa bodin a cikin tsakiyar Abuja kuma a ce ba shi rufuki, ko ba haka bane? Kuma wai abin mamaki a makarantar science class suke, amma dukkan su sun iya larabci, wasu suna science, wasu suna commercial classes, wasu suna arts. Amma da aka umarci wasu yaran su karanta Alkur'ani, akwai wata yarinya ta kai kaman shekara 16 tana shekarar ƙarshe a sakandare, wallahi in ka ji karatun Qur'anin ta sai kai kwalla, saboda khushu'in karatun da daɗin karatun, kuma a lokacin ta shiga musabaqa na manta ko ta izu 40 ko ta izu 60. Da na tambayi shi malamin nace nawa ne kuɗin makarantar, da ya gaya min sai da na rike baki nace eh kun Allah, yanzu waɗannan yaran in suka taso da wannan tarbiyyar kuma Allah ya taimake su wancan bangaren nasu ya tsira abinda ake yi na duniyar suka iya, ai ba karamin, kuma Allah ya taimaka suka samu hanya suka rike waɗansu manya-manyan makamai, to wataƙila future ɗinmu rayuwarmu ta gaba akwai alheri a cikinta.
domin irin wa'annan in suka sha imani tun suna kanana to da wahala su maka wato su wata talan arzikin kasa zagon kasa da wahala su ci amana inda ba wani dalilin ba to ana samu gaskiya abu na biyu a cikin hadafin tarbiyya shine wato mutum a kankin kansa idan ya zama yana da tarbiyya ya zama sila ta jaruwar wa'ansu kamar misali yaron da aka ba shi kyakkyawar tarbiyya ta riƙon amana kuma sai Allah ya kaddara ya samu damar shiga kasuwa zaka ga ya zama misali a kasuwa da za a dinga buga misali da shi ana goranta wa'ansu saboda su ba su da wannan tarbiyyar in aka samu mutum mai riko da sallah mai kula da sallah to zaka ga in ya shiga cikin mutane ne musu tasiri sai kaga dai ba dadi a ce lokacin sallah ya tashi ya sallah kai kana zaune wani ko ba dan Allah ba dan dai kai a ce wani abu tunda wannan nan yana yin sallan nan sai kaga shi ma yana tashi aka samu mutum mai kau da kai ga burancin naman mutane da an fara gulme ke dan Allah jama'a mu tsoron Allah mu kula da laifukan mu akalla in yana wajen ba za a yi ba to in tarbiya ta tarbiya to ana so a ga mutum ya zama misali da zai wa al'umma shi ma tasiri ko da maganarsa ko da aikinsa in ka tarbiya ta ilimin ce duk mai ilimin da ya haifo a ilimance za ka ga burinsa shi ma ya koyar illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq sana abu na uku kuma shine za ka ga duk wanda yake da tarbiya baya taɓewa a rayuwarsa tunda a cikin tarbiyar akwai gwadawa mutum ya nemi halaƙinsa gwadawa mutum ya alkinta abin da yake da shi ya yi tattali kar ya zama almubazzari gwadawa mutum ya yi abin da zai janyo Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya samu to tarbiya ta gari cikakkiya ita ce wacce ta haɗa tsakanin duniya da lahira wasbaga fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya to yanzu mun ji tarbiya mun ji yadda ya kamata ta kasance to ya take a yau shin a gyara take ko a lalata take wannan shine mataki na hudu a cikin matakai fara da mutane su to gaskiya ni a ra'ayina wanda na gina ra'ayin ne duba da nazarin yanayin rayuwarmu kuma wannan tsohon nazari ne na taɓa sawa waɗansu abokaina lokacin muna matasa muka gudanar da wani bincike ya mana lokacin muna matasa yanzu ana zama da tijis ya sha na? Yanzu ga shi har na fara furfura amin lokacin muna matasa ina jin mun gudanar da samfurin binciken a shekara ta 2006 ya zama a daɗe da kenan ko? Shekara 13 sakamakon gwajin da muka yi da binciken ya tsoratar da mu gaskiya farkon abin da ke tsoratar da mu shi ne a da duk wanda ka gan shi ya yi wani abu na rashin tarbiyya to ɗan iska ne ko gadaye to amma yanzu an cakuɗa tsakanin tarbiyyar da rashin tarbiyyar a kan mutane mutum ɗaya sai ka ga ya haɗa tsakanin tarbiyya da rashin tarbiyya a da in za ka yi aure ko ɗan iska da suke iskanti in sun gama iskantin nasu in za su yi lambi in za su yi aure sai su ce a je a nemi ƴar mutane masu mutunci ba wai jarraba ta ake ba kawai an tabbatar da tana da mutunci tunda iyayenta masu mutunci ne kawai ko mutum ya shigo in Allah ya sa ya ci nasara watakila ma ta zama sanadin shiryarsa sai ya shiryu ita dama a shirye take idan kika nemo miji za ki aure shi iyayenki sai sun yi bincike a kaman shekara 25-30 baya ba a shan wahalar bincike kawai in aka bincika iyayen ya isa to amma yanzu ruwan rubutu ya haɗu da nagiya sai dai a sha kawai za ka samu yaro cikakken ahlus sunna yana zuwa masallaci a gaban gaba ba karatun da yake huce shi yana da wani ɗan kaso na ilimi ma watakila ma yana iya ba da ilimin amma kuma in ya koma wajen wani saƙo na rashin tarbiyya sai ka gan shi kuma gwani ne a wannan saɓon ko kun san yanzu an waye gari mun samu dalili ma ma iya ba fada ba bai saba kaida ta koyarwa ahli sunna ba a wasu wurare kamar a irin cikin kasuwar kofar ruwa ɗan rodi din nan wannan ni na ji ni na gani da ido na akwai kantuna na caca caca sosai wacce Allah ya hana wacce muke jin maganganun ta a cikin Qur'ani da sunna to wallahi na je na tarar da ɗaya daga cikin masu kantunan wanda ake zuwa a yanki katin casar ahli sunna ne ɗalibin ilimi ne na shiga gyaran mota aka gaya min aka tsegunta min da nayi parking a wurin da aka zo aka ba da aka gama gyaran motan ma shine ma izu ibiya kuɗin saboda yana gani na a matsayin wanda yake koyar da shi ban san shi ba to sai da na gama sai wani ya ce min malam me hukuncin mutum yana sana'ar caca kuma a ci kuɗinsa misali ya baka kuɗi ka karɓa na gaya masa hukuncin musulunci ya ce to malam gaskiya yaron nan abokinmu da ya gaishe ka wanda na ce maka yana zuwa karatunka to gaskiya shagon nan shago ne na pool ake cewa ko menene shi wannan caca yake kuma da magariba ta yi kan magariba ya kulla kantinsa na caca ya kuma tafi masallaci wanda a da duk wanda yake caca ba ya zuwa masallaci ko ba haka bane saboda tarbiyyar masu caca daban tarbiyyar masu zuwa masallaci daban na'am to sallan ma a da wanda yake caca ba ruwansa da sallah yawanci sai sun kusan girma sannan suke daina caca su dawo su ake cewa da yan takarda sai kuma su dawo su koma yin addini haikan kaɗin da na'i za ka zo ka tarar da makaranta ta islamiyya in ba a yi wasa ba sai ka kama malamin fa ba wai ɗalibi ba malamin islami yana soyayya da wata almajira a makaranta in ka je ka ga yadda ake soyayyar wacce ake gani da wacce ba a gani sai iya su kaɗai a da in ka ɗauko ta ba irin soyayyar irin waɗannan mutanen ba ce amma yanzu ku gaba ɗaya kusan yadda ka san in aka dawo maganar rayuwa an daina maganar tarbiyya jama'a haka ne ko ba haka ba ne a da an aka ce maka wannan ɗan izala ne to dukkan abin da za ka fara gani in dai ba shagiri ba ne za ka gan shi da gemu kai da ka ga gemunsa ma ba sai ka wani ce ɗan izala ba ne akwai baban abokinmu Allah ya ƙara masa lafiya sai ya ci yana barkwanci da ɗansa yana ce ku matsalar ku ɗan izala ya ce ni yanzu dama yaran nan irinku masu miƙo hannu a gaisa da na ga mutum da gemu to ba sai na kalli kafar wannan sa ba na san a dangale yake to amma yanzu sai ka ga mutum ahli sunna ne yana da matsayi ma a cikin masallacin ahli sunna wanda da su ake gwagwarmaya akan yaɗar bid'a amma za ka ga wannan sa ya take shi kuma a hakan yake sunna ba ruwansa kuma ya shigo cikin jama'a lafiyarsa kalau ko a jikinsa ba ma ya jin a cikin zuciyarsa ma akwai wata matsala amma ba zai iya daga kai ya zabi wani akan yana yin wata bid'a ka gan shi saurayi ne ahli sunna amma in ka zo ka same shi ya yi aski irin wanda ƴan iska ne ma asali suke yin aski ko ya yi wata shiga irin ta ƴan iska kuma da za ka hana shi wannan sunnar ba la'alla har ƙiyamul laili yana kuka lokacin da aka samu ƙalubale na tsaro sosai a Kano aka shiga wata damuwa wata matsala ta faru Allah ya saka wa ƴan hizba da alkhairi su suka yi maganin matsalar na wancan lokacin tun kaman shekara ta 2011 zuwa ta 2012 wata yarinya tana tahowa daga unguwarsu zuwa makaranta irin suna unguwa tsohuwar unguwa sai suka tashi suka koma sabuwar unguwa to sai zanto ba su bar wannan makarantar ta hadda Qur'ani ba to kullum za su taho makaranta da ita da ƙanwarta in sun taso daga makarantar boko to irin wannan checkpoint da ake sawa mai tsohon nan a da to wata rana sai wani ɗan sanda ashe ba musulmi ba ne irin hausawan nan ne wanda suke ba musulmai ba arni ne sai ya taimaka musu ya ce ya ba su dama suka fice da sauri saboda ya ganta da uniform da komai to sai irin ta ji daɗi sai zanto duk sanda suka zo wucewa suna gaisawa da shi wannan ɗan sanda suna gaisawa da ɗan sanda to a haka dai sai kuma wani abu na soyayya ya shiga tsakaninsu a haka sai zama yana da namba ta tana namba a haka sai zama suna waya a haka sai ya zanto suna yin alƙawarin su haɗu a ofishin a inda su suke aiki to sai zanto ashe yanda take yi in ta je makaranta islamiyan da kanwarta suka shiga aji to sai ta fito da qur'ani kaman za ta yi bita karatu a wani waje sai ta saki hawo abin hawa sai ta kuma dawowa wajen wannan dan sanda to inda dubin sa ta cika shi yake bawo wani labari yana wani abokin sa dan sanda ka san ko ina akwai nagari yadda ka san aljannu haka muke wa inna minas salihin wa minna duna zalik shikenan kunna qara'ika qidata sai yake cewa to sai irin musu ya kama sai yake cewa kuna wacewa ka amune kiristoci muke kaza to kuma musulman naku yanzu yarinya kaza kaza ga ma abin da nake da ita sai shi kuma wannan abin sai ya fakanta mare sai yace ƙarya ne yace to bar duk sanda ta zo zan gaya maka sai ga cin amana ga arnanci sai yarinyar ta zo sai kuma ya gaya masa cewa ta zo kuma ma ga abin da yake kuma ta dau Qur'ani ta kowa makarantar ta inda da ne duk wacce za ta yi ka ba ta je makaranta ba ko ko ba za ka kwashe mata fawancin imanin nata ba fa a aqida ta ahlus sunna amma dai tana sabo kuma to wannan abu sai bakanta wannan dan sanda rai sai ya samu wani dan kisba a unguwa yace dan Allah ni yanzu in ne haka zai iya zama matsala tsakanina da shi amma tunda kuke da haƙƙin kula da al'amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar da na ga yarinyar ta zo na gane lokacin zuwan ta zan kira ku kuma zan gaya muku inda suka shiga alaiku ba haka aka kama shi to ya aka yi dai kiss din na jin kuma daga bako an tattauna kiss din dai an ba abin da ka'ida ta tanada na doka to me yasa a da ba a samun irin wannan matsalar yanzu kuma ake samu amsar da shi ne an samu takarbarewar tarbiyya da lalacewa dan haka ya zama wajibi mu duba mu ga ya aka yi tarbiyyar ta lalace kuma dawaye suke da hannu wajen lalacewa tarbiyya wannan abin da nake gaya muku ba ina gaya muku ne wai kawai na wayansu mutane ba abin ya shafe mu gaba ɗaya hatta ni da nake muku magana sai dai Allah cikin ikon sa da hikimar sa wato ya kaddara mana na ɗaya dai yayi mana sutura ya sa kawai dan adam sai dai ya ga surarka amma ba zai ga zuciyarka ba kamar da Imam al-Qahtani yake faɗa wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani ولا اعرض عني وملوا صحبتي ولا بؤت بعد كرامه بهواني لكن سترت معايبي ومثالي وعفوت عن خطئي وعن عصياني يتي والله دا متاني زاسو سان مونن ابن دا يكي ابويه نا رايواتا دا وند يكي من سلاما ما سي يدينا دا كما ان دينا كلاني ما دا دو وند يكي ابوتا دني ما زي يدينا na san da duk yadda nake da karamci wata kila da na koma wulakantacce sai dai Allah ya sitarta aibina kuma ya sitarta kusafuraina kuma ya yafe mini zunubaina Allah kullun jira yake ka tuba abin da ake so ya zama akwai imani a cikin zuciyarka to indai akwai imani to ana yi maka sa ana sa maka ran insha Allah Allah zai iya karbarka wa inni laghaffarun liman taba da kace na tuba Allah ka yafe min shi kuma Allah sai ya farin ciki da kai ma kai akwai tuban da ma zai iya zama a canja maka ma zanuban su koma kyawun ayyuka fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanatin to wannan abu duk ya shafe mu na tabbatar da a cikin matsalolin da na faɗa zamu ji mu kanmu mun faɗa cikin wayansu matsalolin amma in ba haka ba mallan ka ji wai ahlus sunna dalibin ilimi yana zafga a shariya lalle an samu matsala a tarbiyya a abu na biyu shine idan muka kalli tarbiyyar mu a yau zamu ga canjin da ake kawo mana baya canja mu da yawa ta kowane bangare iyaye za su iya bakin kokarin su akan su canja yara sai ga yaran ba su canji ba malamai ne yarinya ce shekarar ta 6 tana islamiyya a unguwar kuma ake islamiyyan ta ma fi jin maganar malaman nata akan ta iyayenta amma ran da za a yi biki a unguwar in suka nemi izinin ba za su zo ba in malaman suka ganta ba za su gane ta ba in suka shigar da kai ko kullun suna gaya mata ga yadda ya kamata ta kiyaye ga yadda ya kamata a kiyaye kai abin ta kai ci ma shi kansa malamin watakila in wani bikin abokin su ya tashi cikin malamai kila abin da za su ce a to a ustun menene a anfun tilma'i wa ustun fis sama in ji balarabi abu na uku daga cikin abubuwan da suke nuna cewa tarbiyya ta ɓaci akwai cakuɗuwar wurin da ake ɗauko tarbiyya wallahi ba a daɗe ba ni na taso na tar da gidanmu ba a taba mallakar talabijin ba da ina karami sai nake zaton ko talauta yake da yake mu talakawa ne ko talauci ne sa ba a mallaki talabijin ba to har zuwa yanzu dai bana jin a gidanmu da aka yi fam akwai talabijin in za mu kallo lokacin ana yin shirin irin su dan magori su karo da goma kalacin safa din nan kafin ma a zo a fara yin nasu hankaka da ban kaura lokacin su goloko to ware rana ɗaya ko biyu ake yi a ba mu dama mu shiga gidan da za mu kallon a gidan ma kuma akwai dattawa iyaye gida ne na haya akwai wa'anda ba a yarda a yi ashar a cikin gidan ba sannan kuma in aka ga ka dade ka haura awa biyu za a kura ka gida a ce koma gida ko za a aike ka haka ake yi a da radio ma in ka zo gida za ka ga tababan gidan ce kawai shi mai gidan duk da akwai gidajen da suna dan sakaci za ga an dan saka su fela su Haruna Oji in haka irin ɗan takarda takarda ne ɗan boko boko ne za ka ji an dan saka su MC Hammer su Snoop Dogg su Michael Jackson a irin wancan kidan na zamani su uwa kuma in uban ya fita kasuwa a dan kunna dai bar mana coge haka ko uwaliya mai Ahmada in akwai masu dan san adabi adabi haka dai ka ji an dan saka shata shi ma ba ko ina ba ko amma za ka duk gidan da su damu da wannan abun ba kuma za ka gansu suna yawan jin wa'azi ko talabijin din ina tunawa lokacin malamin mu muna junior secondary Allah ya kara masa lafiya malamin turanci ne yayya turanci na san ko ba ture dole ya sallama wa malamin nan lokacin da yana koya mana essay writing to topic din da ya fara koya mana my favorite program on television to sai tunda da makaida malamin shi zai fara rubuta nasa ya gaya maka yadda ake magana sai ya sa mana my favorite program is zance mafi dadi a ciki ni ban taba sanin wani shiri tunda mu gidanmu ba talabijin mu ba gidan yan gayu bane a ciki na san ne zance mafi dadi shi wai gaba ɗaya a ra'ayin sa ba film ba shirin da yake kallo a talabijin irin wannan zance mafi dadin ko malamai ake kawowa suke karantarwa suke ba da tarbiya in ka shiga gidan radio Kano mu da muke nan Kano zaka ga su malam Sanisha Ustaz Sanisha Aibu su malam kaza duk ko wajen mai shayi ne in ka zo ka tarar da sai ga an kunna yakin Tabuka tarihin yakin Tabuka kaga an cika wurin an kunna wani mai barota duk dai alama ce ta cewa an dan fakarkata zuwa ga wurin addini to amma yanzu ne zaka mamaki zaka zo ka tarar da uban da ƴaƴan da uwar da makwabtan an kunna wani film mu dublage irin dub film din da ake dubbing wanda India ce amma ta Hausa har yanzu an faɗi wata magana Allah ta zama bakuwa a wajen a gaban ku har yanzu ga baki daya industries da suke film ba mai tsafta irin na Hausa Kannywood domin su ne har yanzu a wajen su ba karamin kuskure bane namiji ya taba mace wannan ba yana goya musu baya bane to amma ta hanyar Kannywood din kuma an shigo da a fassara film din India zuwa Hausa saboda haka yanzu idan aka namiji ya taba mace ba wani abin mamaki bane a gaban uwa da uba da a gaban sirkai ma sai ma ka je ga da sirkanka ka ga ana wannan film din ya rungume ta kuma shikenan sai me kuma wannan abu mai sauki to kaga yanzu an samu cakuduwar wuraren daukar tarbiya yanzu sai kaga abu ya faru sai kaji ana cewa eh kin ga kamar yadda aka yi a film din kaza ta a gurguje na sa'awa ɗaya ko ya kamata a ce na yi landing gaskiya lecture ba na so ta wuce awa ɗaya amma bari in taƙaita yanzu sai abu na biyar wa'ina abubuwa ne suka janyo lalacewar wannan tarbiyyar kuma a daidai ina uwa ta taka rawa to abu na farko gaskiya sakacin iyaye mata wajen riko da ɓangaren da Allah ya ba su na tarbiyya da yawa yanzu in ka zaunar da iyaye mata ka ce su gaya maka ayyukansu na tarbiyya kuma su gaya maka irin shirin da suka yi wa aikin sai ka sha mamaki Imamu Shafi'i sanda aka haife shi mahaifinsa watansa biyu da rasuwa ma'ana cikinsa wata bakwai mahaifin ya rasu to amma sun tafi neman abinci ya dau matarsa sun tafi Gaza Gaza ta Filistin inda ake cewa zirin Gaza anan Allah ya dauran sa da uwar ta haifi Shafi'i ba ta da dangin iya ba na baba a wurin amma sai su ji tausayin rayuwar yaron ta ce yanzu idan na ce zan bar garin nan Gaza in tafi maka tunda nan ne garin su zaman raƙumi ma kaɗan ya ishi yaron nan wataƙila lafiyarsa za ta iya yin tasiri bari in zauna in haƙura sai an shekara biyu sai na tafi ba maganar ta yi aure ne a gabanta ba an maganar ya za a yi yaron ya rayu na ɗaya dai kun ga ta fahimci haɗarin da zai iya bijiro wa yaron in ta dakata rayuwarta kuma na biyu ta shirya wata sadaukar da rayuwarta don ɗan ya tashi ya rayu. Hisham ibn Ammar Allah ya ji ɗansa rahama al-Basri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Bukhari ne shi kuma almajirin Imam Malik ne da mahaifinsa ya rasu ya ban masa gida ya ban masa guda ɗaya tun yana ɗan ƙarami uwarta ta sa shi a gaba sai da ya haddace Qur'ani ya bi shekara takwasa sannan sai ta yi tunanin to yaron nan kamata ya yi a kai shi Madina ya je ya karatu a wajen Malik su kuma ga su a Basra ya za a yi ta buga sai ta sa gidan nan a kasuwa sai ta siyar da gidan ta ɗau yaron ta kulle masa kuɗin ta zo kan hanya ta nemi fatake ta ce dan Allah ku kai shi wajen Malik dan ya yi karatu aka kai shi wajen Malik ma Malik ya ga ya masa ƙanƙanta ya kore shi shi kuma bai gane ma'anar kora ba ya koma can gefe ya zauna Malik ya sa aka yi wa bulala goma aka fita da shi ƙarshe ya zo yana kuka Malik ya ce masa kai ba an kore ka ka dawo ba ya ce to ai kaji halina amma ka zalunce ni ka min shi bulala goma sai Malik ya ji tausayin sai ce to kowane hadisi ɗaya za ka siyar min da shi bulala ɗaya ya ce to ya yarda aka ba shi hadisi goma ya ce to da Allah a ƙara masa wata bulala goma a ƙara masa hadisai goma Malik ya ce a to wannan za ka yi karatu ka dawo ka ci gaba da karatu kaga uwar ta san meye a gabanta sai ga shi yau Hisham ibn Ammar har muwaɗɗa ce da shi daga Malik zaka ji an ce muwaɗɗa ruwayar Hisham an Malik kuma yana cikin ƙurra'u masu ruwaya mutum 20 shi ne yake ruwaya daga wajen Abdullahi ibn Amir al-Shami wa amma Dimashku Shamu Daru ibn Amir fa tilka bi Abdullahi tabat muhallala Hisham shi ne ibn Ammar Hisham ruwayar Hisham gashi kuma Imam al-Bukhari ya yi ruwaya a wajensa cikin kitabul ashriba babu man istahalla al-khamra wa yusanni bi ghayri ismihi تعليق المسلم يروى رواية أو جنسة أبو داود لتر مزيد سائر ابن ماجه هذا ما له من دنيا أما ما سببي ما هي تيسا ابن حجر الأسألاني ما هي تيسا تايروني نجرما دبذات إيا تربية سا سي أرقوة سا ست الركب بنت علي إتاكي تأوكيشي تجينا تربية سيزما أبن ديزما yawanci sai ka ga wannan malamin babansa ya mutu babarsa sai ta tsaya tsayin daka to mu abu na farko da zaka fara zargin iyaye mata a yau shine wasu ba ma su san ma meye wajibinsu ba kuma in ma sun sani din ba su yi shirin da za su iya tarbiyyantar da ɗan ba wannan abu na farko kenan sai abu na biyu da yawa a yau iyaye mata sun fifita wani abu da bai kai girman tarbiyyar ba sun kyale tarbiyya a baya misali harkar kasuwanci duk matan da ka taba ta ce ni ma jira ne wai har gori ake wa namiji ni ma dai Allah ya ban iko in fara kasuwancin nan da ake yi ki fara kuma ki kyale ƴaƴanki za a iya kasuwanci a kula da ƴaƴa amma da yawa wallahi zaka ga wata in ta bunƙasa a kasuwancin to abin da ya kamata ta yi wa ƴaƴan nata ba ta yi musu himmarta da komai ya karkata akan kasuwanci wasu aiki a sanadiyar aiki yaro ko yarinya tun suna shekara ɗaya ba su saba da uwarsu ba kuma ba ta tsanantawa wajen ganin yaya ake tarbiyyar ƴaƴan nasu kawai ita abin da take so dai za ta biya a riƙe mata ƴaƴanta ita ce kasuwa in ka tambaye ta to yanzu da ake tafi kasuwar ya za ki da ba kuma ya yi dama ni ban saba tafiya da yaro ba na goya yaro ni aje yaro nake kuma kai tunkawa a haka kaga kenan in ku har aka ga tarbiyyar yaro ta lalace to an samu gap an samu gidi na bangaren mahaifiyarsa sai kuma abin da ya zama annoba ya zama epidemic shine social media uwa ta aje yaro tai ta chatin da kawaye ta shiga wannan group din na girki wannan in iya wannan take kenan ta shiga wancan group din na girki ta shiga wancan group din na gyaran aure kuma ga gidanta akwai matsala wai ai ta chatin a shiga Facebook ita kadai tana da wajen social media sun kai biyar tana Instagram tana Telegram tana Snapchat tana WhatsApp tana Facebook at the same time kullum online wasu kuma karatu tafiya makaranta a bar yaya ban ce duka waɗannan abubuwan ba su da kyau ba amma dai suna cikin hanyoyin da suka shagalar da wasu iyaye matan suka haifar da gibin da ya janyo lalacewar tarbiya sai abu na uku shine kasa fahimtar manufar tarbiya wasu duk suna yin tarbiyar ƴaƴan ne don su faranta wa mazaje turan da aka samu sabani tsakaninta da mijin sai ta ce ita ma wallahi daga cikin hanyoyin da za ta fita hukunta mijin sai ta saki tarbiyar ƴaƴa kawai yaro sai zo uba sai zo tarar da ƴaƴan Mustafa makaranta ba an aka ce me yasa wai baka dawo ka ce musu su tafi ba wai laifin uban ya dawo ya shafi ƴaƴan ya ukhti da wai kina yi ne ai dan uban ya farin ciki kike kina yi ne saboda Allah ya ce dole ki a gurguje daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen lalacewar tarbiyya kuma ya zama akwai rawar da mata suke taimaka suke taka shine wadata zaka ga wa'ensu matan yawan wadatar da ake da ita hankalinsu ya fi karkata zuwa ga more rayuwa fiye da tarbiyya a tafi Dubai a tafi kaza da kuma wata irin soyayya da ta karu akan soyayyar da ya zama wajibi kai wa ƴaƴanka sai zanto wai yaro tunda baya son zuwa makarantar arabu da shi mana ko kuma gashi ana bashi tarbiyya a makaranta uwarta ta so shi a gaba ta zo ta yi wa malaman terere ga kuma yanzu mu talakawa zuciyar mu a kusa take da me zamu ji da uwa ta zo ta yi mana terere zamu haɗu mu yi meeting mu ce mun sallama ɗan duk ma inda zai je ya je mu ma wannan kuskuren mu ne ya kamata mu tsaya mu ga cewa wani abin ba laifin ɗan bane laifin iyayen ne akwai wanda ajiba rabbuka min qaumin yadkhuluna aljannata bisalatin akwai wanda korarsa cin amanar al'umma ne ko da iyayen nasu sun ki yakan samu iyaye kafirai ma aje a san yadda za a yi dai ƴaƴan su zo su yi su zagin musuluncin ma suke amma a kuma zo a ba wa ƴaƴan tarbiyya to wannan ma yana iya gaskiya abin da ya abin nan ya janyo matsala sai daga ciki kuma akwai koyi da waɗansu koyin da yake ba shi da tsari kawai kuna rayuwa a nan a Kano amma sai ku ga yadda wasu suke rayuwa a Abuja ku ba ƴan Abuja bane sai ku ɗauko irin tsarin Abuja sai ku ce ku ma shi za ku ɗora wa ƴaƴanku akwai ɗan da in ka takura shi ba zai iya komai ba to amma saboda wacce ɗanta da sassafe zai tafi naziri in ya dawo zai tafi islamiyya ko a can zai yi ni in ya dawo ke ma kike ce wai da darura ke ma haka ɗanki zai yi in ba tsaya an tantance ba za a iya samun matsala abu na ƙarshe a nan shine kafofin sadarwa kamar musamman talabishin films ɗin da muke koya na cartoon yanzu ka duba ga Tom and Jerry ba abin da yake tarbiyyantar da ƴaƴa irin mugunta da yaudara da rashin tausayi ka gaya min yaron da ya taɓa koyan tarbiyya a Tom and Jerry don Allah akwai babu yawancin films na cartoon da ake kallo galibi su masu yin film din akwai abin da suke so su sa mana kuma yana shiga akwai cartoon din na ko game din da zaka ga an yi shi wato kaga an fitar da sura da tsaraici na mata kaga yaro ya saba da sura da tsaraici na mata abu na shida shine hanyoyin da zamu bi wajen shawo kan waɗannan matsaloli to hanyoyin da yawa amma zan taƙaita su hanya ta farko addu'a addu'a ita ce makamin mumini ita kuma wannan addu'ar tun kafin ka haifi ɗan ma za ka fara roƙon Allah ya baka rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba rabbi habli min as-salihin Allah ka ban ƴaƴa na gari sannan lokacin da ka samu cikin aka samu cikin ɗan a bi shi da addu'a rabbi inni nazartu ma fi batni inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni kun ji yadda take addu'a tun ɗan yana ciki sannan ana haifar ɗan a yi murna kuma a roƙi Allah falamma wa ba'atha qalat rabbi inni wa ba'atha unsa wallahu a'lam bima wada'tu wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim sannan kuma sai ci gaba da ragowar addu'a
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما كر اسكي وجن الدعاء ان يارا زاسي بكي اكرمتا مسو اويركم بكلمة الله التامة من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وانا ديك ادو اني لذاس اهيارو دك كشي ان يزو يتقاسو مدالة فاد يكو يا صاحبان سأدو اللهم ان يفعلك فعل الخيرات ازو اتشي يسي تعلموها واحفظوها وتدارسوها وعلموها في ديانكم كوكويا وآئنكو سوري اتماء الهيريكي ابو نبيكما شيني لاك ماتا مساكة دوبا حنيوين دا مكي كوين تربية اشي جولة تربية قرآني دا سنة اكي كوين تا دا كما حنيوين دا سكا جنجنة دا قرآني دا سنة كوة حكمة ko kuma tajriba ta rayuwa wacce bata saba wa Qur'ani da Sunna ba ko a wajen wa aka same ta sannan na uku shine ya zama wajibi a dinga karɓar shawarar dattawa musamman masu shekaru masu hankali da malamai da kuma wanda suke damuwa da al'amarin tarbiyya wannan yana iya zama abin da ya taimaka a da ƴaƴa suka gyaru saboda ba iyaye ne kadai suke yin tarbiyyar ba in an ga wani abu danki yana wani abu ko yarki za a zo a bada shawara ko a kwade shi to ya zama wajibi a tsaya duk abin da ya dace a karba sannan na uku na karshe anan shine akwai kungiyoyi da ofisoshi da hukumomi waɗanda suke kawai an yi su ne saboda irin waɗannan shawarwar kuma suna karɓar ƙorafe-ƙorafe kuma suna bada shawarwari wasunsu mafi yawansu ma a nan Najeriya suna yi ne a kyauta wasunsu kuma suna yi ne a da kuɗi ya kamata a ce da ka haifi yaro da ya fara tasawa kai ta neman shawarar yadda za ka ɗora shi akan tarbiyya an ce wani almajirin Ibn Hajar ya zo ya same shi ya ce masa Allah gafarta malam an haifa mini ɗa ina so ka bani shawara a wace turba zan ɗora shi ya ce kwana nawa da haihuwarsa aka ce ai sati ɗaya kenan ya ce amma sai yanzu kake tambaya yanzu haka har yayi kuka kuma kun yi masa wani abu ya ce to ai kun kusa ku makara ma'ana tun da wuri kenan ya kamata a ce ka san ma ya kamata ka yi da ɗanka kada sai ya lalace ne kuma kace so wai a gyara shi ya zama mai to to sai abu na bakwai na kusa da ƙarshe wasu ƙa'idoji ne na daga cikin abubuwan da nake ji malamai suna faɗa wasu kuma wanda muka koya wasu kuma wanda muka karkaranta wasu kuma ijtihadi ne yasa na fitar da su na kawo su kaɗan kaman guda goma sha wani abu wanda kawai shawara ce abu na farko ita tarbiyya aiki ne mai matuƙar wahala don haka yana buƙatar ƙoƙari mai yawa kan wanda ya zata cewa wai yana daga kwance da yar wayarta da komai za ta iya wada tarbiyya wallahi sai kin tashi tsaye duk wanda zai jarabawa in jaraba tana da wahala daga yayi kwanin karatu kuma ya jika da addu'a na biyu shi da kuke ganin sa kamar gona yake duk gonar da kaga ta yi kyau to me ita bai yi bacci ba sai da yaje ya shuka ya gyara ya tsare sannan ya yi noma mai kyau to haka zalika in kika ga dan wance ya haddace Qur'ani ya iya hadisai yana da kyakkyawar tarbiyya kuma yana karatun zamani kake ce Allah mu ma ya bawa dan mu kawai ki koma ki a sai kin bincika ya ake yi dan ki in kin samu matsala akan wani daga cikin ƴaƴan ki to ki yi nazari me ya haifar da wannan matsala kuma ya za a yi a gyara ta na uku ba yanda za a ci nasara a tarbiyya sai Allah ya ba da sa'a domin da kokari da nagarta ce ke sa a ci nasara da dan Annabi Nuhu bai kafirce ba to amma ya kafirce duk da kokarin har yana kafirin ma Annabi Nuhu ta yake cewa irkan ma'ana wala takum ma'al kafirin amma duk da haka Allah ya kaddara cewa ba zai imani da shi ba to dan haka kullun mu roki Allah ya taimake mu ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما sannan kada mutum yayi tarbiyya saboda yana sa ran ya samu sakamako kace a to wallahi gwanda in rene su yanzu gaban na girma su za su gina min gida su kai ni maka a ba wannan ne dalilin tarbiyya ba wannan riba kafa ce kula ta take kwado
ko da biki miki haka ba zaki iya tarbiyantar da su in Allah ya talakawa ne kuma fa ita tarbiya ana yin ta ne saboda haƙƙi ne na Allah haƙƙin da ne da Allah ya dora shi akan iyaye sannan abu na gaba shine duk wanda ya bi hanyar da ake bi wajen tarbiya ya iya bakin kokarin sa to ya sauke nauyin sa ko da Allah ya kaddara dan ya lalace to ranar alkiyama Allah ba zai tuhume shi da cin amana ba kuma ba a ce maka wai dole dan kai kokari dole sai dan ka ya zaba yadda kake so ba musamman a zamanin yanzu saka ga ya ta fito daga gidan addini amma ba addinin ne a zuciyarta ba to wannan akwai kaddara ba laifin iyaye su dai sun sauka iya nauyin da Allah ya dora musu sannan abu na gaba shine laisa zakaruka al-unsa da yawa a cikin kuskuren da wasu iyaye suke yi in suna da ƴaƴa maza da mata to duk tarbiya iri ɗaya suke masa a akwai Allah ya gina zuciyar mace daban da zuciyar namiji kamar yadda jikin mace daban jikin namiji daban to dole a yi nazari a ga ya ake tarbiyyar mace ya ake tarbiyyar namiji in ƴaƴanki duk maza ne sai Allah ya baki mace to dingabin waɗanda kika sun ci nasara a tarbiyyar mata wai kuwa yarinya mace me ake mata ne ta zama mustaqima ta zama akan daidai in ƴaƴanki duk mata ne kika samu namiji to dinga tambaya in mutum yana da ɗan namiji ya kamata yayi insha Allah da tambaya za su samu nasara sannan abu na gaba shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a dinga karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin tarbiyyar da ya bawa sahabbansa da tarbiyyar da sahabbansa suka koya suka bawa duniya ita ce mafi saukin hanyar da za a iya isa zuwa ga mafita sannan abu na gaba shine mu sani cewa mu guji saɓani tsakanin uwa da uba domin da yawa saɓani yakan yi tasiri mummuna akan tarbiyyar ƴaƴa sawa'un an gani ko ba a gani ba babban matsalar da saɓani yake haifarwa shine in kuka yi saɓani a gaban yaro to sai ya ji akwai wanda yake so akwai wanda baya so da wuya a yi saɓani a gaban yaro ya ji duk yana son ku la'alla in uwar ta fi baki ta fi iya makirci ya ji haushin uban yana nan yana jin haushin uban kuma shaiɗan yana taya shi yana ƙara ciyar da abun gaba sai ya zanto wataƙila ma sai ya fassara uban a matsayin makiyinsa sai ya zama ba zai fa'idantu da abin da yake wajen uban ba kuma sai ya janyo kansa fushin Allah da rashin albarka in ya girma kuma ya gane ashe yaudarar uban kike sai kuma ya dawo kanki sai ya zama ya yi bawan bawa to don haka duk yadda za ku yi ƙoƙari in kun samu saɓani ku san yadda za ku cutata saɓanin ya zama ya tsaya a iyakanku kada tasirinsa ya cutar da ƴaƴanku sannan ba sharɗi ba ne kowane ɗa sai ya zama irin iyayensa ya ke gaike biki iya magana ba amma kin haifi ƴar da tafi kowa iya magana to kake ce to ni ba ni da ƙwaƙwalwa ita ma na san haka za ta taso ba sai na sha wahala ba a yi ƙoƙari da ke sauke nauyin tafi ke ƙwaƙwalwa ni wallahi a yarinta ta na yi abubuwa na san zuciya na sassaɓa wa Allah daga baya na shiryu na san duk ƙoƙarin da zan ma an ce ma in dai kai sai an maka in jiya wa ya gaya maka wannan magana ya kamata mu shafe ta daga cikin zuciyarmu in ma dai ana faɗarta to ana faɗarta ne a babi na tsoratarwa ko kuma an haɗa wani babin da wani babin ne na'am aljaza'u min jinsil amal amma kuma afuwar ubangiji da suturarsa tana nan mutum nawa ne suka tara rayuwarsu a kafirai suka yi duk abin da suka yi kuma suka girma Allah ya tsirar da ƴaƴansu sai daga ko da ka yi kuskure a baya in kai dai abin da ba a so kar ka zauna a cikin kuskuren in ka zauna a cikin kuskuren to wayan shi'una shi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu amma dai wai dan kayi a baya wallahi zaka iya ƴaƴanka su tsira nawa ne kuma biki a baya da ƴaƴansa suka yi tuba ga Allah roki Allah yi tawassuli da tuban nan naka Allah ya gyara maka sai Allah ya gyara maka sannan mu sani cewa tarbiya kamar tuki ne na jirgi idan jirgin ruwa ko mota ma ko jirgin sama in ya zanto akwai matuƙa sama da ɗaya yanzu kana driving sai wani yana kusa da kai kai kana so kai can shi kuma ya ce can za ka yi bai ya ku samu matsala ba in jirgin ruwa ne wannan yana tura yana jan ruwan can wancan yana jan can ruwan ba zai tafiya ba dole yana da kyau a samu daidaito wajen ba da tarbiyya tsakanin makaranta da gida da iyaye ba zai yi makaranta tana bayarwa gida kuma ana rusawa ba ya za a yi ana gini wani yana rushewa kuma gini ya zama ya cika ba zai ba kamar yadda masu magana suke faɗa. Sannan mu sani cewa uwa da uba kowa yana da nauyin da Allah ya dora masa, amma ba shar'i ne cewa dole kowa shi zai sauke nauyin ba. Zai yi uban wata maslahar taku ta rayuwa ta sa ba zai iya zama ya bada wannan nauyin nasa ba, to ya kamata ku yi ta'awun in kin sauke naki nauyin tunda ya rufe muku wata mas'alar ki kuma sauke nauyinsa shi ne. A ta yiwu yana da wani rauni da zai gaza wajen sauke wannan nauyin, ke sai ki sauke kai ma kuma uba in ya zama uwar ce ta gaza. Dan akwai da yawa yanzu misali inda za ka ɗauki misalin mu, akwai wanda a cikinmu nan shi ne yake tabbatar da komai ya zama normal a gida, ya karkashe fitilu ya rufe gida. Aikin wayana aikin miji ne ko aikin mata? To akwai mijin da ya dawo zuwa yake ya kwanta, matar ita za ta tabbatar da yara kowa ya bacci, ta yi musu addu'a, ta kashe fitilu, ta rufe gida, ta kulle gate, ta yi komai. Amma za ga asali akwai wanda a al'adance aikinsa ne, amma saboda ta'awun da fahimtar juna ba ma a yin ƙididdiga a ce to tunda wane ya ƙi ni dai na gama iyanawa. Dai in kika yi naki kika bar na uban bai ba, lalacewa kuma ɓangaren ki in ya gyaru, ɓangaren sa in ya lalace to cutuwar ke ma za ki cutu. To wannan shi ne abu na ƙarshe da na kawo muku a nan. Sai ƙarshen ƙarshe na takwas ne ma nake cewa tara shi ne, da yawa akan samu an yi sakaci a tarbiyyar yaro ko yarinya sai a so a gyara, kuma tuni an makara yaron har ya ɗau wani ɓangare da ba haka ya kamata, ko kuma a'a ana cikin yi ɗin sai aka yi kuskure, ko kuma a'a so ake yi a canja masa daga wannan yanayin zuwa wani yanayin, to ya ake yi? Wannan akwai istihadat na malamai da yawa, na kirga hanyoyi sun kai 37 amma na kawo kaɗan daga cikinsu. Abu na farko shi ne addu'a kamar yadda muka faɗa, domin za ka iya ganin yaro ba shi da ƙoƙari, amma in ka mai da hankali wajen addu'a tare da ƙoƙarin bin hanyar da ya kamata ya ƙoƙari, sai ga Allah ya gyara shi. Za ka ga yaro kawai ka ji an ce an gan shi yana shan taba takarda, to ai daga nan ake shiga shan taba sigari, hankalinka ya tashi. Ko a ce yarinya ce an ga wani film na batsa a cikin wayarta, wallahi in ba ku yi wasa ba za ku lalata rayuwarta gaba ɗaya. Wajen hana tamfar in ba ku yi dubi ba, to farkon abin da ya kamata shi ne a koma zuwa ga Allah, a roƙi Allah ya gyara. Abu na biyu shi ne a yi nazari, akwai wanda munanawa ba za ta sa ya bari ba sai kyautatawa. Dewa wani kyautata masa ake yi, ana kyautata masa kuma sai ya tashi ɗaya, sai kuma ya gyaru. In ga za ku munana masa kuma sai dai ya ta zurfafawa. Wani yaro ana ganinsa yana abu a ce kai zoto. To na fahimta, to yawo yake yana fita gidajen makwabta, sai a ga cewa ai zuwa yake ya hauke can yaran gidan, sai a siyo masa keke shi ma. Ba an kyautata masa ba, sai ya daina fita gidan makwabta, sai ya zama sai sanda ake so ya fita zai fita. Na uku sannan akwai suturta yaro. In kika yi cikus da wani laifi, to kake ce wallahi sai babanki ya ji. A gidan nan da ke da uban ku yi rubdugu a kai. Akwai wanda in aka suturta shi to an gama gamawa da laifin kenan. Na karanta ban sani ba, ya faru ne ko bai faru ba a social media, wani yake ba da labarin cewa wani yaro ne, wani mutum ne ya gama da wani dattijo ana tura shi a abin wheelchair. Sai suka gaisa da shi, yace ka gane ni malam? Yace wallahi ban gane ka ba. Yace ni ne ɗalibin nan da na taɓa sace agogo a aji. Yace yaushe? Yace na yi mamaki malam da baka gane ni. Yace gaya min yadda aka yi. Sai yace to wata ran kana malamin mu a aji muna yara, sai wani yaro babansa ya siyo masa agogo mai tsada, sai ya zo da agogon. Da ya zo da agogon da ya sakaci da shi, ni kuma sai na sace agogon. Sai aka rufe aji, aka ce sai an yi caji. Yace na rasa yanda zan, kuma an hana kowa motsawa. To amma sai ka ce mana kowa ya juya ya kalli bayan allo, kuma kowa ya rufe idonsa. Aka zo aka yi caji, ka ji agogon a jikina, ka ɗauka. Sannan da ka ga agogon, sai da ka gama caji duk 'yan ajin ka ɓoye agogon, tunda duk kowa idonsa a rufe. Sannan ka ce to kowa ya juyo, kowa ya zauna, har shi kansa mai agogon bai san wanda ya sata ba. Sannan ana zama ka ce zo ga agogonka, kuma baka faɗi wanda ya sata ba. Ina ta jiran da za ka faɗa. sai sai to wallahi ko ni ma rufe idona ne sanda nake cajan dan haka ban san a wajen wani dauka yace ni kuma wallahi tun daga lokacin ban ƙara sha'awa in dau abun wani ba to akwai lokacin da cikin ta yaro take abinna yarinya ce ta kai marhala ta balaga to la za ta bukace namiji to kuma ce kina iya wacin kokarin ci wajen dora ta akan tarbiya sai akai rashin sa'a kin dan goce a wani abu da ke ba cancin goce ba sai ta yi wani tasarrufi wanda bai dace ba la'alla ba halittar ta bace wasu sai kika gani kika iya zakin kokarin ki kuma ta san kin gani sai kika ba hanyar da ta dace kika rufa mata asiri wata kila tana ganin ta fi gaba da ganin mutuncin ki kuma har abada ba ta ƙara yin abin tsoron kar a ganta dan akwai wanda Allah yake tona shi dan a ganshi a rufa mai asiri kada ya ƙara yi daga cikin hanyoyin akwai jin waye da kamar wanka abin da muke cewa at-ta'arid yaro ne yana da kiyaya ke kanci in kin aike shi baya yi baya zuwa to ba kama saki ki dinga lakada mai duka ba kuma ki lakada mai dukan kuma ya ki ila ma ya zage ki a zuci ko ya miki Allah isa a zuci to amma kina da miki kai kaga da ina kina so a ego miki ruwa kaga da za a samu wani yaro dan aljanna in ya ga babarsa tana jin kishirwa kamar yadda nake jin kishirwa sai ya ɗebo wa babarsa ruwa wataƙila yana jin ki sai ya tashi ya fita je ɗebo ruwa ba tare da kin tada jijiyar wuya ba ko kin wahala sai je ɗebo ruwan ya kawo miki yau da gobe har sai ya fahimci cewa haka ake yi wataran sai an zo a ɗan yarwa da yaro magana haka amma fa ba kowa ne yake jin irin wannan ba wannan yawanci in ka jarraba wannan ka gabe ba ka jarraba wannan ka jarraba wancan ko kuma ka tambayi masana daga ciki akwai izina kamar yaron da yake shaye-shaye ko aka ga yana sha'awar shaye-shaye a dauke shi a kai shi gidan gajiyayyu waɗanda irin shaye-shaye kai su har suka haukace a nuna masa su ko a nuna masa wani film wanda aka akwai tarbiya a cikinsa wanda yake nuna ƙarshen masu irin wannan abu ko kuma a zaunar da shi a yi masa tarihin waɗansu mutane da suke yin irin wannan abu to wannan yana sawa yaro ya dina misali yarinya sai aga tana sha'awar yawo sai a ɗauke ta in a Kano ne sai a ce to a je da ita asibitin zana a kai ta wajen masu HIV ta ga ma wasu iyayenta sun gudu sun batta saboda sun gaji da ita to a nan ɗin sai a ɗan koya mata darasin cewa wanda yake yin kaza to zai kamu da kaza kuma ƙarshensa irin kaza ne to wani daga nan ya daina sai abu na gaba shi ne wani in aka ga ya kiye abu sai a bashi masuliya sai a bashi wani nauyi ko wani responsibility kamar a tsari na tsaro daga cikin hanyoyin jami'an tsaro na kashe laifi shi ne in suka ga wani ya shahara a laifi sai a ɗauko shi a mai da shi jami'in tsaro sai zama kuma yanzu shi yake taimaka ake kawo masu laifin sai kaga in da yana laifin 100 to yanzu ya daina yin 70 ya zama saura 30 din ma sai ya mugun ɓuya sai yanda shi kaɗai ne zai san ya yi ɗin a hankali yau da gobe kuma sai ya daina mutum ne yana makaranta yaro yana makaranta yana makara sai a ba shi timekeeper shi ne ƙarƙararwa to maganar makara kuma ta ƙare ko ga fitinan nan yaro ne guduwa yake yi kullun sai ya haura katanga sai a bar shi ne monitor kuma shi zai dinga kiran suna akwai wani malami a garin nan da ɗansa ya fara lallacewa ya fara zuwan masa da karnuka malamin ya rasa yadda zai yi siddabar zai masa ko jifansa zai yi ko ya zai yi sai kawai ya kirawo sai ce to yanzu duk wani abu na gidan nan wannan shi ne mas'ul duk abin da zai faru a zo a same shi shi kuma sai ya same ni to sai ya lasinta masa zaman gida ko yaushe a haka kuma sai ya zama abin da uban baya so ya yi kuma ya zo yanzu baya yi sai dai kuma yanzu kuma in shaidan ya buɗe masa wata ƙofar sai a ga ita kuma ya za a yi a gyara ta daga ciki akwai nasiha nasiha daban faɗa daban kun san akwai faɗa shi ne masifa a zaunar da mutum eh kallaki ganza sha-sha-sha sakare a'a to taya ta zama taya akai ta zama sakarai to wani karin magana na inyamurai ya yi kama da bata amma karin magana ne wanda yake akwai nazari a cikinsa wai suna cewa a man holds his manhood for urine to have direction mutumin da zai yi bawali inda yake so bawulin nasa ya kalla shi zai seta ya ga ina yake so bawulin nasa, yana so ya bata shi ne yayi inda zai fallako masa, ko yana so ya seta bawulin nasa ne zuwa inda zai tafi ya huce. In kika ce da ita banza shasha sayar iska to kake kika mata kireni. Shi yasa ai wani yazo, wani commander yazo ya dakawa subordinate din nasa tsawa yake ya shima ya hamir ko ya kilab, sai yana ce na'am ya ra'is al-kilab, kaga la ya'ras al-kilab illa kabir al-kilab, ba wanda zai zama shugaban karnuka sai wanda, ba wanda zai shugabanci karnuka sai karen da yafi kowanne karnukan shi. Yawa to abin da ya kamata ki mata shine nasiha. Nasiha kuma akwai ka'idar yin nasiha, addinin nasiha. Hadisin Abu Ruqayya, ga hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali launar da ita ki bi ka'idar nasiha, wance don Allah abinda kike yi bai dace da ƴan nan gidan ba. Kuma yawanci yadda in yaro ne ƙarami, yadda iyaye suke da kishi haka yara suke da kishi, ba a cika son kai wa mutum misali da wani ba sai takure kai masa misali da kansa. Misali da ba haka kike ba, amma yanzu kalle ki, to za ta kalli kanta a da, ta kalli kanta a yanzu, amma in kika ce haka wanta da wanta take, kawai ma ta dau wanta da wancan maƙiyanta wani wani lokaci, amma ba kowane yaro ne yake haka ba, sai an auna yanayin kwakwalwar yaro tukuna an gaya shin yana da wayan da zai iya wannan tunanin ko ba shi da wannan wayan. An fahimci nasiha ko shine a zaunar da mutum a fahimtar da shi kuskuren da yake kai in bai sani ba, in kuma ya san yana kan kuskuren to bai san makomar kuskuren ba, zaka gaya mai yana shaye-shaye ne shi ma ai ya san yana yi, to a gaya masa irin haɗarin shaye-shaye. In kuma ya san haɗarin shaye-shayen to akwai abin da bai sani ba, a gaya masa cewa in kai abin ba kai zai cuta ba har mu, a tuna masa irin falalar da aka yi masa, yanzu da Allah mahaife ka amma abin da zaka iya saka mana shikenan. In kuma ya san da wannan to a tunatar da shi Allah, a gwada masa cewa in so kake ka samu nutsuwa to fa daga ran da ka mutu ka gama da nutsuwa kenan, domin zaka je ka girba abin da ka aikata. Nasihar kuma akwai wacce ba kai zaka yi ba sawa zaka yi ai, to ita ba wannan tana da babu, to wannan kowanne za a iya buɗa shi a yi magana a kansa. Sai na gaba shine alwasiya. Wasiya akwai abin da wasiya ce kawai za ta gyara. Akwai wanda daga cikin salaf da ya fahimci ƴaƴansa sun fanɗare, sun fanɗare, sun ƙi su yi abin da ya kamata su yi, to sai ya kira su sai ya fashe da kuka ya ce to gaskiya ina ganin na yi kuskure wajen tarbiyyantar da ku, ya kamata a ce irin tarbiyyar da nake ba ku kun yi aiki da ita, to amma ban ga laifin ku ba, wataƙila akwai wani abu tsakanina da Ubangiji ne Allah ya ladabtar da ni a kanku, to don Allah ina so in roƙe ku, tunda dai a iya fahimtata danginmu ba haka suke ba, to in Allah ya sa na mutu daren da na mutu kuka gyaru ku roƙa min Allah ya gafarta min kuskuren da na, duk sai suka fara kuka mu wallahi baba ba kai mana komai ba, sai a'a ai ni na san ku dai ba za a ce a ba ku tarbiyya ku ki ba, in dai ba akwai wani tasirin nawa ba, suka dinga kuka ƙarshe duk suka yi alƙawarin abinda suke yi sun daina, kuma suka zo suka gyara. Ibn al-Jawzi ya rubuta littafi saboda ya ga ɗansa bai tsaya akan tafarkin da yake so ya kai ba, yayi masa laftatul kabir fi nasihatil walad. Abubakar al-Albiri ya wa ɗansa wasiya wacce ta kunshi nasiha, تفت فؤادك الأيام فتى وتنشط جسمك ساعات نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أسكيك شوى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى إلى ما فيه حبك لو أقلت تونا وصيا كينا بمتش وصيا لنسيها كأني يونش إتا وصيا أخي أن ساو متن سورن شوى ونن ميين وصيار ya kusabar duniya, kuma ya halatta ko baka kusabar duniya baka sa musu a ranka, tunda inda rayuwa ta yi tsayi ai karewa za a yi. Ina ba da misalin wani da ya faru 2003-04, ɗan daba ne ya je can gidan mobile inda yanzu ya koma zone 1, ya je ya shawo burkutu ya yi irin punk askin nan irin na 'yan ƙauye irin wanda ake tara su ban nan, ya zo har dukan ubansa ya taɓa yi kuma baya sallah. Wani malamin allo sai ya kira shi sai ya ce masa kai zo, ana ta jiwa malamin tsoro ma yace ko in ka mutu ba zan maka sallah ba, kuma na rubuta wasiya cewa ko na riga ka mutuwa kai wanda ya maka sallah a unguwan nan, kawai sai dan daban ya tsorata. yace saboda me yace saboda baka sallah kana shan burkutu kana dukan ubanka kai wani irin aziki
oh sai Allah ya sa hasken shi da zuciya dan daba yace to dan Allah ya ce zan mutu ce wallahi zan sani ba mutum ga kuka sai an ga mai ranar mutuwar sa da malamin ya matsa ya ce to ko ni ban san ran da zan mutu bare kai to dai ne tabbata ba a ga ba yace to a ga mai abin da in ya daina za a yi mai sallar in ya mutu aka ga masa wallahi dai aske gashin ya nemi gafaran mahaifinsa ɗan satifika kuma ya mutu aka tsara akan gaba saboda haka wasiya tana da tasiri kwarai da gaske na taɓa gamuwa da wata mata a nan wata makaranta ta islamiyya a nan ta rubuto min wasiƙar cewa ga shi yarta ce ta ba ta waya yarta ta tana junior 3 amma ga abin da ta gani da ta bincika wayar yar na ce to yi mata wasiya wallahi da ta bani feedback na abin da wasiya ta sai na ji daɗi na gode wa Allah na ce to lallai ashe wasiyar nan tana aiki sannan tuba zuwa ga Allah domin da yawa akwai abin da laifin iyayen ne ƴaƴan Allah yake jarraba su iyayen ne suka saba wa Allah sai Allah ya gada musu zalunci a wajen ƴaƴan su waka zalika walli ba'd az-zalimina ba'dan to in kika tuba ga Allah sai Allah ya gyara ki kuma sai ya gyara ƴaƴan naki sai kuma sulhu akwai abin da gaskiya laifin ki ne ko laifin uban ne yara ne kuka fifita su kuka yi wa wannan abin da baku yi wannan ba har dan ya dau wani mataki na fandarewa to in an gano a zo a zauna a sasanta ai kawai ba an ce ba shi da haƙƙi ba yana da haƙƙoƙin sa mana dan kin zama uwa ko ka zama uba ba yana nufin shikenan an yi musadar an kwace haƙƙin da ba a yana nan da haƙƙin sa a zauna to yi haƙuri Allah ya baka haƙuri mun fahimta lokacin da bikin wane ya tashi mun masa kai kuma yanzu da naka ya tashi babu ne amma yanzu ne kake so a yi a gamsar da kai mu mun yarda za ni kar ku ji wata damuwa sai ku ba shi haƙuri in kuka ba shi haƙuri na Fatima maza Allah sama yaran rashe ta ya ba ta haƙuri lokacin da ya gaya mata ya kusa barin duniya ta fashe da kuka maza Allah ya kira ta ya ce yi haƙuri yanzu ba za ki ji daɗi ba kuma a ce ke za ki fara zina a cikin dangina sai kuma ta ji daɗi don haka yakan ce wani dana bai isa in ba shi haƙuri ba bai isa mu yi sulhu ba in ba ka yi ta lallami ba za a zo lokacin da za ku zo kuna to dan Allah ku yi haƙuri yanzu yara nawa ne suka gudu suka bar gida ƙarshe a zo a kamo su a yi ta rarrashin su ana ta lallaɓa su kuma lokacin rarrashin ya huce akwai lokacin da kuma a kama yaro a tsare shi yana taimakawa ya daina amma fa wannan sai an nemi shawarar wa'anda za su iya ba da shawara don wani lokacin tsara mutum kan gyara shi amma ba kowa ne bincike ya nuna tsarewa gudunmawar da yake takawa bai kai matsalar da yake haifarwa ba amma dai musulunci ya yarda da tsare wanda ya sauka daga kan daidai domin ya koma daidai to akwai lokacin da kuma abu na gaba shine a canja wa mutum yanayi daga wurin da yake a ɗauke shi a kai shi wani waje yarinya ce ta yi zina har ta yi cikin shege Allah ya kiyaye to shikenan yanzu in aka kyale ta ai ta ga hanya to ta ga dama ƙarshen abin da zai faru gashi ya kuma faru to wataƙila in aka ɗauke ta daga wani in aka yi shawara aka ga cewa canja mata yanayi shi zai gyara ta ta ɗauke ta a maida ita wata unguwar ko wani garin la'alla kuma sai a sake buɗe sabon yanayi na tarbiyya idan wani lokacin mallakar gidan kanka ya fi komai alheri amma wani lokacin daga cikin advantage na zama a gidan haya shine idan unguwar ba ta yi maka ba za ka iya canza unguwa saboda daidaito na tarbiyyar ƴaƴanka in baka canza unguwa ba to za ka iya canza yanayin rayuwarka ma a unguwar ba dole sai ka canza unguwa ba domin ko wanda yake kisan kai din nan ya kashe mutum 99 da ya cika da nadarin da aka tayar da shawara ta aka ya canza wuri kuma ya aika cikin hikimar shari'a da tace wanda ya zina a kore shi shekara daya dan ya ji kunyar korar kuma a gane dalilin da ya kore shi dan wataƙila kuma abin da ya sa shi yayi anan din ya je can babu shi ba wataƙila sai ya gyaru sai sura guda uku akwai wani lokacin kuma tilas abinda malaman tarbiyya suke cewa fardu saqafa shine a zo da abu a ga yaron nan kawai ai masa karfa ko yarinyan nan aure ne ita ga wanda take so ta aura amma auren wancan kuma an gano akwai wata matsala sai a tilasta mata kar ta aure shi ko da ba a kawo mata wanda za ta aura ba
ko kuma a ga wanda za ta aura akwai alheri an auna an gani abu da hanyar da za a bi wajen gwada mata lalle ta yadda ta aure wannan dan amma shi ma fa sai an bi a hankali sai an yi nazari shine abin da ake kira fardu sadafa nabi sai akwai abin da ake kira al-ghazul fikr shine wato amma mai mutum ai masa kutse a cikin tunaninsa a sa masa sha'awar abu ko da baya so amma a gina masa tunanin a wayance ko hanyoyi na al-ghazul fikri da yawa yaro ne ana so ya karanta shari'a ko ya karanta law shi kuma an ga alamar baya son law to sai a shirya tun yanzu a fara gwada masa abubuwan da irin wasu judges of wannan profession abubuwan da in aka karanta wannan abun ga yadda ake zama a hankali har a gina kwakwalwarsa da tunaninsa akan wannan abun a dinga saita shi ko ma tun yana karami ma a fara kiran sa da suna a barista kaza da kaza tun baya so har ma shi ma ya yi adopting amma ana iya amfani da ghazul fikri a bangarori daban-daban bangaren kar mutum yayi kaza ko bangaren ana so mutum yayi kaza kuma ana amfani da shi a hanya mai kyau ana amfani da shi a hanya mara kyau abu na ƙarshe da zan taɓaita akan sa shine duka duka yakan canja mutum Bahaushe yana cewa duka annabin jiki ko ba gaskiya ba amma fa gaskiya duka yana cutarwa kuma wani lokacin za a iya zatan in an yi dukan za a samu mafita kuma ayin ba a samu mafita ba kuma wannan shine abin da yake yawan faruwa akwai sharadai guda goma na duka shar'i na farko kar a kuskura a doki yaro sai ya yi laifin duka wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu shine kar a hada laifin wani laifin da wani laifin kamar yadda iyayen mu yawanci suke Allah ya musu afuwa shikenan sai uba ya je in cire rigarsa isa ko yar shara itsin ko dargejiya a yaudari yaron sai an aje shi a wuri guda sai uban ya dakar ya yi gumi sai ce to wannan na bal din da ka fitaran laraba ne sai kuma je isha ruwa isake dawo da energy dinsa sai kuma isake rufe shi da duka shi kuma wannan na yayanka da kaiwa da ka harara ne to wannan gaskiya kuskure ne duka ɗaya ake yi na iya wannan laifin in lokacin laifin ya huce to a nemi wata hanyar ta horo tunda ga sunan da yawa ni ma nan kaɗan na kawo amma ka a kuskura a haɗa laifuffuka kaza a yi masa bulala a kai sannan abu na uku shi ne duk bulalar da za a yi masa kacce ta yi adadin bulalar haddi mafi ƙarancin bulalar haddi kuma shi ne bulala 40 shi ne haddin wanda ya sha giya kafin ya koma 80 lokacin sayyidina Umar to don haka kada a kuskura a tsaye da yaro kamar yayi zina amma bulala 100 a ƙara masa ma kuma laifin nan da bai kai na zina ba amma akwai yaran da ce aka lissafa an masa bulala 350 a gaban assembly to dan Allah ne yayi kuma wannan abin da kuke so ya gyaru akai wallahi ba zai gyaru ba kuma wani lokacin ma duk ta ƙara sai a gama dukan yaran kuma ƙarshe a gano ashe shi ke da gaskiya wallahi sai a haka ni ina junior secondary school wannan abu ya faru a kaina akwai wani bawan Allah da ya taso mu a gaba to sai a kama shi da wani laifi wanda ya shafi akhlaq to sai a kama shi da laifi da ya shafi akhlaq mu muna yara mu muka fara gani sai muka je muka yi reporting wajen hukumar makaranta sai ya tsane mu yake jin haushin mu to shikenan mun canja daga aji biyu mun koma aji uku to yadda makarantar mu take da kazo zaka so ka saita kujerarka da bencinka kowa da nasa to ina zuwa sai akai sa'a nawa yafi na kowa na ajalta tafaina da komai sai ya zo ya ɗauke littattafaina sai a gaban kowa ya ɗauke littattafaina sai ya ajiye a wani waje sai ya ɗora littattafansa da ya ɗora littattafansa sai ya fita ya gudu ma guduwa ya daga makaranta bai tsaya a tashi da shi ba wanda wannan ma laifi ne ni kuma ina zuwa na ce waye ya ɗora min littattafai a kai aka ce wane ne to ina ƙarami ni ma sai na ɗauke littattafan nawa sai na ɗora shi a kan wani bencin don ma kada a samu matsala sai na sitirta masa littattafan nasa to sai aka gaya masa cewa
na canjawa littafin sauri sai ya dawo bayan an tashi sai ya dauke littafin washe gari sai zai ce an tashi mai littafai kuma ni ne na watsar masa da su kike da wani malami yazo yana zuwa yasa aka kirawo ni sai kira ni yace me ya faru na faɗa abin da ya faru malamin bai faɗi ko kawai sai yace min ƙarya kake kuma yanzu ina garin malamin kuma ni na san da gaske nake sai yace to lalle in je in nemo wannan littafin to ni ana zan nemo su ban san inda suke ba nace ni ga inda na ajanta sai yace ƙarya nake sai na je na dauko su nace wallahi malam ban san inda littafin suke ba yasa aka je aka dauko bulala aka daga ni sai da yimin bulala ta kai 60 ba ta yi bulala ne yawa ba a duniya irin ta Allah ya ce miki ni yana ta duka na yawan dukan ma ya kai ba za ka yi kuka ba da na gama kuma ya ce in tafi gida in zo da babana to tashin hankali na ni ba a taba kawo kara ta a gida ba to ina karami kawai sai na tafi wajen table tennis kuma ko irin Allah ya isa da yara suke ni ban ba kawai ni dai tashin hankali na yanzu in zo gida in ce ni shikenan kuma can ya aka yi sai Allah ya sa wani dai ya ki tsoro sai tashi iji ya faɗa wa malamin ya ce malam fa gaskiya ga yadda aka yi to malamin ya zo ya tambaye wa'anda suka tambaya suka ce eh aka rika shi aka ce ji ya ɗauko littafin ya zo ya ɗauko sai ce to a je ni kuma a nemo ni ko haƙuri zai ba to amma dai ni abin da ɗauka shi ne wataƙila wani alherin da za ka samu sakamakon wannan ƙasƙancin ne da ka samu da wani ɗalibi ya gaji haka ɗalibai nawa aka nausa wasu aka doke su kuma ƙarshe suka samu alkhairi da albarka ban taɓa ƙullatar malamin ba to don haka lalle duka kar a yi sai an tabbatar da laifi kuma kar haɗa wani laifin da laifin kuma a yi shi masa ɗa'a kulala ɗaya biyu uku in an tabbatar da cewa wannan ɗin za ta iya kawo halli ma'ana za ta iya kawo solution sannan kuma kar a wakilta wani ya yi wannan ba daidai ba ne haddi ne kawai shugaba zai wakilta wani ya yi amma in uwar ya yi wa kuma ya zama an tabbatar da sai an yi dukan to a bari ita ta yi kar kuma wansa da bai ji ba bai gani ba a ɗauko shi kawai kuma a creating wani abu na damuwa tsakaninsu wani ma a sa shi ya mari yaron yana marinsa yana kuka to ba lalle ne wannan dukan ya sa a cimma abin da ake so a cimma ba sannan dole ne in za a yi dukan ya zama an yi duka da abin da a bisa a hankalce a shari'ance ya halatta a yi duka da shi wanda an san cewa baya nakasta mutum tunda ba ana yin duka ne don a nakasta mutum ba don haka a yi duka da ƙarfe ko da mukiya ko da wani abu na sanda a'a sai dai a yi kawai inda mutum zai ji zafi amma kar a yi masa duka yadda za a zubar masa da jini a yi masa jina-jina da sauran dai dokoki da aka sa na duka wannan na gaya muku na taɓa ganin wasu malamai sun ƙirga su sun kai guda goma Allah ya sa mu dace da wannan ne nake ba da haƙuri akan na yi lakca biyu a lakca ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji wanda muka kuskure kuma Allah ya tsoro assalamu alaikum wa rahmatullahi
to Allah ya saka da alheri malam Abubakar jazakallahu khairan wa ahsana ilayk wace nufantarwa ce da kuma jan hankali akan abubuwan da ya kamata a ce ba wai mata kadai ba a har su ma maza din akwai jan hankali daban-daban waɗanda yake ya kamata a ce mutane sun abin nan sun lura da su to tabbas gaskiya lakciyar ta dan ja lokaci wanda shi ma malam din da ya karshe na kula akwai abubuwa da yawa da dama waɗanda yake so ya bayyana musamman a abubuwan da suke jawo waɗannan gurɓacewar tarbiyya din da lalacewa din amma kuma ya takaita su kasancewar bayanin idan aka ce za a ɗauke su kowa a yi gunduwa-gunduwa da su za su ɗau lokaci kenan kawo kenan lakciyar kamata ya ce an sa mata kwanaki ba wai ko kuma ta zama daura ma wataƙila haka ya kamata a ce ta zama ba wai ta zama lakciya wadda za a yi mata zama guda ɗaya ba da fatan Allah maɗaukin sarki ya ƙara saka masa da alheri akan wannan namijin ƙoƙari da yi akwai tambayoyi da aka yi kafin ya zama na ba wa malam Abubakar Jibril malam Barka da isowa malam Jibril kan yi limamin masallacin nan Barka da isowa Barka da kuma wannan ana cikin lakciyar malam ya iso akwai wasu yan tambayoyi ina ganin ba mu ma matsala za a iya yin su saboda sun dan shafi lakciyar akwai wanda ba su shafi lakciyar ba amma akwai waɗanda kuma sun shafe ta assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alheri tambaya ta ita ce shin me ye wayewa a mahanga ta addinin musulunci anan ana maganar cewa wannan waye an waye
akwai wayewa ta yi wata kila kace kada ai social media to kuma yanzu abubuwa wata kila suna tafiya da wayewa ka kawo mana dacan kace ba ku kallon TV to kuma yanzu wayewa tana nuna cewa ya kamata a ce mutum ya kalli TV ta yaya za a iya sanin abin da ya kamata a ce na tattauna na yi magana a kansa idan ya zama bana kallon irin waɗannan abubuwan kawai kenan zai zama na yi magana mutane ba sa fahimta ka ni ina magana a karni na can baya yanzu kuma waɗannan yan karnin ba san ma me nake nufi ba ka faɗi dan magore ka faɗi wata kila boloko da waye da sauransu kuma na zamanin nan ba san waɗannan ba a'a waɗanda aka yi double up ɗin suka sani to wace ce wayewa kuma
to a taƙaice cikin jumla ɗaya ita wayewa shi ne sanin abin da zai amfanar da kai da kuma iya bakin ƙoƙarinka wajen cin moriyar abin da sanin abin da zai cutar da kai da yin iya bakin ƙoƙarinka wajen gujewa abin wannan ita ce wayewa wannan kuma ya shafi kowane ɓangare na rayuwa akwai buɗewar ido shi ne a fa'idantuwa da wayewar waɗansu mutane ka taro ta zuwa wayewarka ta yadda ba za ka cuti ko ka cutar ba to in ka kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wayayye ne bayan kasancewarsa annabi yana madina amma duk halin da yake faruwa a hanyar maka yana sane da yadda halin yana zaune amma wanda zai tura a je a binciko masa za a je a binciko masa yana zaune ya ga yahudawa a kewaye da su suke shigarsa ma madina ya ga in ya zauna ya shagala da yahudawa za a iya mamayarsa sai ya sulhu da su wani sulhu na wucin gadi don a huce wajen kaga wayewa ce take kawo haka wanda duk ya fahimci wayewa a wani yare misali iya turanci kamar mu a nan yankin to China da musu iya turanci ba ba ma su sa ranar da za su koya ba kuma a hakan ake mu'amala da su yanzu ma an ma maganar yare ma yanzu wannan bariya ɗin an ma cire saboda yanzu akwai bluetooth da aka yi wanda za ka shi na ana tallansa ma kana ganin su a Jumia da sauransu wanda kawai za ka sa shi a kunnenka ne in ka je China ba sai ka yi ingilishi ba ka yi magana da duk yaren da yake akwai shi a bluetooth ɗin shi ma ɗan China ya sa shi zai ji da Chinese ya yi maka magana da Chinese kai kuma ka ji da yaren da kake so ka ji ka bi ke ashe ba yare ne wayewa ba ka duba ka gani mutanen da suka rayu a ƙauye a Makka amma suka hijira suka je Habasha su musulmai mutan Habasha kiristoci amma baka taba jin an kawo labarin wata rigima da rikici ba ko wani ya je ya barawa da mutane abu ko garin kallo ya je ya yi banna ko ta'adi saboda wayewar da musulunci ya dora su a kai har in ta kama masu fita cikin coci suna shiga masu gaza hotunan annabawa nan da wannan take ba manzo Allah labari matar manzo Allah sallama take ba shi labari tace mu ummu salama ko ummu habiba tace mun shiga mun ga gashi manzo Allah ce ulaika shirarun khalq lafiya lo suka rayu suka zauna da kowa lafiya wannan ita ce wayewa hatta su wa'annan social media din da sauransu ai dai ana amfani da su a hanyoyi na alkhairi idan ka fada cikin zunubi da sako bayan an nuna ka fita daga musulunci bane wayewar shi ne ka gane cewa zama a cikin sakon zai iya shiga tsakaninka da Allah saka tuba ka zama wayayye kenan amma ba gidaje shi ne wanda ya san abin nan zai kai shi wuta kuma ya ci gaba da yi ai akwai wanda kwata-kwata ba an ka ce mai sako ba zai ba saboda ɗabi'ar sa ba ta dace da sakon ba ko mu dinnan yanzu da muke sako akwai sakon da in ka kawo mana ba za mu ba yanzu akwai ɗan daban da za dukkan mace in ka ba shi ba zai zina da ita ba saboda shi ba mata ma ransa ma ba wai don yana jin tsoron Allah ne bai ba a ɗabi'ance ma shi ba ma shi da ma wannan buƙatar akwai wanda ya ce mahunaci ne amma za a kawo masa kayan shaye-shaye ko shi kaɗai ne ba zai sha ba saboda ɗabi'ar sa ma ba ta son wannan abin sai ka wani lokacin barin wani laifin ba shi kaɗai ne wayewa ba a'a ka gane cewa na bar shi ne don kar Allah ya min azaba shi ne wayewa to hatta a rayuwar yau da kullum wayewar ɗan kasuwa shi ne wanda ya iya siyan kayan da zai iya siyarwa in kuma sun yi jinkirin siya yaya zai yi ya tsaya ya yi tunani shi ne wayayye wayayyen ɗan ƙwallo shi ne wanda zai ce a sa shi a lambar da ya san zai yi amfani a wurin in aka kai shi inda ba zai amfani ba ya duba ya gaya zai ya gyara ya amfani in ya kasa ganewa ya ce to a dada shi inda zai amfani ko ya haƙura an fahimta ko wannan ita ce wayewa
to jazakumullahu khairan malam dan Allah ne yasa yanzu yawanci aure sai a ce mace sai ta fara haya institution sai a ce wai zamani ne ya canja mazan yanzu ba su da tabbas
ko da tarbiyar yarinya za ta canja iyaye ba su damu ba kenan wannan wata nuka ce mai muhimmanci ana na iyayen su da kansu suke cewa lallai sai an yi wani abin da zai gurɓata tarbiyya
to da farko ne mu fahimta cewa higher institution ba wai ita ce kadai ta lalata mana tarbiyya kuma higher institution asali a abin da ya shafi tarbiyya ma ba ta cikin abubuwan da aka kawo na cewa suna cikin abubuwan da dole za su iya kawo tarniki da matsala amma asalin tunanin namu ne yake da matsala tunanin da muke ganin cewa duk wanda ya haya institution to yayi ne don ya samu kashin tsotso to wannan anan ne muke da matsala mutum nawa ne suka haya institution ko mutum nawa ne suka fa'idanci da haya institution ne ba ne shi bane ba misali a ce to shikenan yarinyan nan ta yi haya institution don ta amfanar da al'umma ko don ita ma nan gaba ta amfana da abin a yi kyakkyawan niyya kuma a yi addu'a sai Allah subhanahu wataala ya taimaka amma kuskure ne a gina ci gaba akan dole sai an yi higher institution manya-manyan ma'aikata wannan Mark Zuckerberg ake ce masa kowa yana higher institution din ma ya bari ya dona wanda yake kira Facebook ya kai aji biyu ko aji uku a jami'a ya soke jami'ar ga babban jami'a yanzu ya shiga cikin masu kuɗin duniya a buƙatar maje Haji Sallah amma tabbas dai a yi higher institution din a tsara mutunci a kuma yi abin da aka je nema a kuma roƙi Ubangiji amma kar a kaddara cewa wannan kadai ce za ta nawa ne su suka kuma ba su samu mafita ba ga sunan burjik kamar arni a Enugu ba inda za ka leƙa baka samu wanda suke graduate ba kuma amma ba aikin Allah ya sa mu dace
to har sai ka da alheri na san mallam bayan kasancewa sa daga tafiya yake kuma sannan ya zo wannan lecture gaskiya akwai gajiya a jiki amma dai za mu ce ya za mu mu'amalanci yaranmu wajen ba su kuɗi nan wajen ɓangaren kuɗi kenan
to wannan gaskiya fanni ne mai zaman kansa wanda ina jin dakta da malamina Sheikh Malam Abdulkadir sun fi ni zurfafawa a abin da ya shafi harkar tarbiyya da psychology wannan kuma na faɗa ne har ga Allah ina daga cikin waɗanda suke damuwa da al'amuran tarbiyya ɗin sosai a cikin 'yan uwa amma dai Dr. Abdulkadir da kuma Dr. Nura a cikin dai 'yan uwa na kusa-kusa da shi malam na san suna da nazarce-nazarce da karance-karance da leƙe-leƙen da nizan da su a kan abin da ya shafi mu'amalar yara da kuɗi fanni ne mai zaman kansa kuma an yi rubuce-rubuce a kai to amma ni har zuwa yanzu ban isa zuwa ga wata gamsuwa ba abin da ake kira ƙana'a yawanci ina ga akwai mahalliya akwai malaya ake cewa mahalliya ne wato wurin ciwo inda suka yi ɗin sun kula da ɓangarensu ne ba wata gamammiyar ƙa'ida kamar misali yanzu a Saudiya yawanci manazartan khalifi sun yadda yaro tun yana primary a ba shi damar da zai iya ciyar da kansa saboda haka daga shiga junior secondary gwamnati take fara ba wa yara tallafi a hannunsu saboda haka yaro za ka iya ganin sa ma ya shekara ma bai ci abincin gida ba sai dai ku haɗu da su a maƙam kwanan nan ɗin nan ko sati huɗu ba a yi ba abin ya bani al'ajabi a Madina na mun je kafe irin wajen shan nafkes ɗin nan mun tafi ni da abokaina mu uku sai kuma na ga wasu 'yan yara sun shigo suna shigowa su ma sun zo sun tankwasa ƙafafuwansu kowanne da iPhone irin iPhone ɗin nan ɗan ƙananan yaran da underage na yi ta mamaki da internet a ciki kuma subscription suke yi har na ɗan tambayi wasu daga cikin yaran ma amma su a al'adance watakila nazari ya nuna cewa yaro tun a irin wannan lokacin aka saka masa damar ilima yana tasowa da tausayi ka sha ka hau motar mutum mota ce da shi tun ƙaruwa ta miliyoyin kuɗi amma ya ganka ina za ka jami'a za ka ko harami ko kaza ya ɗauke ka ka ba shi riyal goma ka ce da Allah riyal biyar ce a da Allah ka taimaka ka cika min riyal goma ina so in cika ni in karɓa wa mahaifiyata abinci sai da ta ana akhuzul wajaba lil walida billahi alayk yadar rashinka kuma da gasken yake wallahi to mu kuma yawanci a nazari na yara a irin wannan yanayin in suka samu kuɗi idan su ya bude da harkar kuɗi to sai fita yake daga zuciyarsu galibin su fada wani abu take amma har yanzu gaskiya ban isa zuwa ga wata gamsuwa ta ka'idar da zan iya bayarwa a ilmance ko a nazarta ta yaya yashe kamata a fara bawa yaro kuɗi ba mallam yana da ita zai gaya mana in kuma babu sai zama muhalli ne na bincike wanda gaba insha Allah in an yi sai a faɗa
Assalamu alaikum khairan ai ina ganin kamar yadda ya faɗa din ne wato kamar akwai abinda masu tarbiyya suke faɗa al-furuqul fardiyya shi ma dole ne sai an kula da wannan ana kowa zaka mu'amalance shi ne a yadda yanayin sa yake ko a tarbiyya din ne kowa zaka mu'amalance shi akan yadda yake sai malaman tarbiyya suke cewa dabbobi dubu zaka dauka musu ice guda ɗaya kuma ya ishe su amma mutum dubu kowa sai ka dau masa icen da zaka abun nan da zaka doke shi da shi wani zungurere wani abun nan dan gajere wani abun nan kowane mutum Allah madaukin sarki yayi masa wani hali wanda yake daban yake da wani ko da fiki ɗaya suka fito ko ƴan tagwaye ne to haka har a mu'amala ma ta bangaren kuɗi din shi ma dole ne mutum sai yayi mura'ati ba zaka iya bada ansa guda ɗaya gamsasshiya ba shi yasa shi ma malam abin da yake faɗa yake nusar da mu akan kenan yana cewa babu wata nazariya wanda yake guda ɗaya wanda zai iya cewa ga ta nan yanke ita ce za a bi kamar yadda dan adam mana abin nan wancan environment din ya bambanta da namu to haka kuma a cikin environment din ma kowane mutum daban yake da dan uwansa akwai wanda an ka bashi kuɗi kuɗin makaranta da kila da akwai canji zai laƙume wannan canjin gaba ɗaya ba zai dawo da shi ba wani yaron kuma an ka bashi zai dawo da canjin wani kuma watakila in ya samu wani abin nan din ma zai ce yau ba a yi amfani da wannan kuɗin ba ga abin nan ga canji nan ko kuma ga kuɗin da aka bani nan saboda haka kowane yaro ba za ka iya masa hukunci guda ɗaya ba dole sai ka yi nazari a kansa tukuna sannan za ka yi bayani a taƙaice watakila wannan ya iya zama ma'ana mu'amalantar yaro da kuɗi watakila ita ma ta iya zama wani topic da su masu tsare-tsaren za su tsara ta yadda ya kamata a ce an kawo wani bincike wanda yake kuma zaunanne da za a yi magana a kansa yauwa to wannan yana cewa wannan tambaya ce ta fiqhu to kuma ga malaman fiqhu na a kusa-kusa zan karanta ba ta da alaka da wannan karatun amma kuma kasancewar an riga wannan zaman da muka yi wato ko ina za ka iya taɓawa ba matsala yake cewa yana tafiya a mota da fasinjoji sai wani mai adaidaita ban sani ba ko shi yake jan motar da fasinjoji a ciki sai wani mai adaidaita sau ya tsaya a gabansa a shi mace mata sai ma'ana ita motar shi mai adaidaita sau din kenan hakan ya sa na yi ƙoƙarin taka burki amma duk da haka sai da na hau kansa sai yake cewa kuma akwai fasinja guda ɗaya da ya ɗauko a takaice duka sun mutu bayan ya hau kan nasu kenan shin zai yi musu kafara da diya abin da yake faɗa kenan a wannan tambayar to ni ina ganin wannan tambaya ce ta alƙali ba tambaya ba fitawa akwai abin da ake kiransa tatawa akwai abin da ake kiransa hukunci na alƙali dan haka sai mun san me alƙali ya faɗa tukuna in abin yana gaban alƙali ba daidai ba ne mutum ya faɗi wani abu a kai sai alƙali ya gama hukunci tukuna dan haka har yanzu dai kai da kai mana bayani gaba ɗaya cikakke ba cewa shin yaya aka yi shin waɗanda suke hukuncin sun zo sun kadarta ni yadda na sani misali a Saudiya akan kadarta a gani wane ne ma'ana menene percentage na laifin da mutum yayi daga nan za a yi masa hukunci sawa'un nadiya ne ko kuma wani abu mai kama da haka waye musaddiq din waye kuma mugashir da haka ni ma a nan wajen ba zan iya bada ansa irin wannan tambayar ba saboda tambaya ce da take ta shafi alƙalanci sai a ji yaya sai suke hukunci idan ya zama sun yi hukuncin to mai fatawa ko ya daidai bane zo yi wani abu wanda yake ba haka din ba yauwa saboda haka wanda ya tambayar zai iya zawa ya bayanin misali me ya faru har zuwa ƙarshe in ya so shi kenan sai a bashi ansa da ya kamata a bashi idan ya zama tana da alaka da ansa in kuma ba ta da alaka kaziya tana gaban alƙalai to ba daidai bane ma mutum ya bayani akan ta wallahi ta'ala a ran zamanin da malam Jibril ne
dama malam zai to ko albarkacin bakin sa sannan kuma ya rufe mana abinda wannan zaman da muka yi dan
Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim malam Allah ya saka ma da alkhairi kuma Allah ya yi mana baiwa da irin ku masu kokarin haska mana hanyar da take da duhu Allah ya yi sakayya da alkhairi Allah ya jikan magabata kuma Allah ya shirya mana da bayan mu Allah ya ƙara albarka a wannan rayuwa ta mu Allah ka yi albarka ga rayuwar ƴaƴanmu wannan ƴaƴa da ake ta magana a kansu kowa yana iyayensa to Allah ya dube mu da idan rahama ya sa mu ci nasara akan waɗannan ƴaƴa namu mu dai namu iyayen alhamdulillah sun sauke nauyi da Allah ya ɗora musu inda suka kuskure kuma Allah shi ya fi musu da yanzu haka mu kuma ƴaƴanmu suna bin mu bashi mu ɗora su akan hanya don koda irin tamu rayuwar ba yabo ba tallafa ɗin nan suka samu alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi kuma a ce faɗa albarkacin baki na to aini bakin nawa mai yake da yawa kuma ina zuwa wani malam yake limamin masallacin nan ko ai kun san limamin masallacin ko da dai a ce dattijan limaman masallacin nan yawa to shi kenan a cikin limaman ni a dattijan su ko a ina gindin na girme su ko to wannan kalmar zan fi karɓarta amma a ce ni ne limamin masallacin gan nake kamar an to ba zan ce kuskure ba amma ina ga sai ga kamar an ɗan zuga ni سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا هذا أو هذا جبريل كافن مكالك ريجا بقى أكوي سو ما سو جدا نرد وانا نبشو شيئا لكما أبنى أكوي سنة سنروا بسم الله ما ننجل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يساك أمالا للخير kamar yadda aka sani daga cikin tsare-tsaren da shirye-shirye da ake a cikin wannan masallaci ne albarka insha Allah 27 zuwa 28 ko 29 akwai daura ta ilimi da za a yi a wannan masallaci insha Allah littafi za a sa wanda za a sauke kamar wacce muka yi a baya kuma ta kwana biyu amma yanzu ga baki ɗaya ba a ƙarƙare fitar da sanarwar ba amma mun fara sanar da date din cewa hanyoyin da muke bi mu sanar da form da ake rabawa kamar yadda aka saba insha Allah za a bi wannan hanyoyin za kuma a sanar za a ba da form din insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh